إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما سجر ما سدرجة أمد دين shugabanci da kuma dukkan dalibai da ke karkashin makarantar markazul wa'in islami, muna ma yan uwa maraba da wannan taro a wannan safiyar yini na biyu na watan Shawwal shekara 1439, musamman dan gudanar da muhadara ta sallah kamar yadda muka saba. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya karbi ibadodin da muka gudanar a watan Ramadana, ya hada fuskokinmu a aljanna gabaki daya insha Allah. Kamar yadda tsarin zai gudana shine, za mu fara da gabatar da manya-manyan malamanmu da kuma manya-manyan bakin wannan taron. Zan fara da shugaban zama wanda shine Lieutenant Colonel Suleiman Salisu Bawa. Sai na biyu wanda zai gabatar da muhadara shine Imam Abubakar Jumare, babban limamin masallacin Juma'a da ke Mazarka ce. Akramakallahu, bismillah. Sai na uku shine wanda zai yi ta'aliqin muhadarar da za a gabatar shine alƙali Malam Aminu Sa'ad. Alƙali ne da ke Shari'a Court a Saminaka, Lederal Local Government Saminaka. Karamakallahu, bismillah. Sannan muna ainihin maraba da kuma gabatar da malamin da zai yi tsokaci, duk da dai muna sauraron zuwansa, shine Malam Muhammad Nura Zubairu Dambo. Muna masa fatan alkhairi da fatan zai karske mu insha Allah. Yan uwa, muna majuna maraba gabaki daya, sauran yan uwa da suka rako malam mai muhadara da malam da zai yi ta'aliqi, muna musu maraba kuma muna gayyatar su su zo su zanna inda aka tanaza akan kujeru nan sama don ci gaba da gudanar da taro. Sauran malamanmu da limamai da masu anguwanni, muna muku maraba da zuwa, muna muku fatan alheri. Duk wanda aka bashi gayyata ta musamman, muna gayyata shi ya hauro sama ya zo ya zauna akan kujera. Wanda aka bashi gayyata ta musamman ya zo ya zanna akan kujera. Allah madaukakin sarki ya mana gamda, katar ya mana jagora. Yan uwa, mun sani cewa Allah madaukakin sarki daga cikin ayyukan da ya tsara mana ba makawa shine auratayya ta gudana a tsakaninmu. A ƙarƙashin hakan ne Allah madaukakin sarki yakan ba mu daman mu hayayyafa kuma mu cimma wasu manufofi. Kan hakan ya kasance mu'amala tsakaninmu yau da kullun, dole a saba ma juna, dole a samu damuwa. Wannan damuwa kuma takan kai a samu har aure ya samu matsala. Zan mika abun magana zuwa ga shugaban zama wanda shine Lieutenant Colonel Suleiman Bawa don ci gaba da tsare-tsaren da aka samar na wannan taron, da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora gaba daya ya taimake mu. Assalamu alaikum.
hanya za ta yi haka sai dai a zaga ta bayan ku daga kujera ne a ce wata gaba da ke
wannan ma ba ta yi
ke jago
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله منا ميكا ماسو شكاكيا ودي مغا الله ميكوا ميكومي دي داود موانا مسالة شي دونك باتة دا مهادرة ود وانا مركزية صاحب شريا و دك سلولي كرما دا بابا يو إن شاء الله تعالى موضوع اندضاء تتونا shine yawaitar sakin aure dalilai illoli da tasirinsu wajen rusa al'umma tare da hanyoyin magance su wannan shine mawdu'i na yau wanda za a tattauna insha Allah ta'ala wanda zai gabatar da wannan muhadara shine malam imam Abubakar Jumari wanda yake sananne ne kamar yanda aka sani sannan sai kuma zai gabatar da wannan muhadara kamar da aka tsara ta minti 40 ne saboda haka zaka duba 40 ɗinka daga agogonka don mu dan samu sabanin lokaci din sannan wanda zai ta'aliki kuma shine alƙali Malam Aminu Sa'ad shi kuma zai ta'aliki na minti 25 sannan sai kuma wanda zai tsokaci Sheikh Muhammad Nuruddin Zubair Dambo wanda shi kuma zai yi wannan na minti 10 ne kawai sai tambayoyi sai rufewa insha Allah ta'ala bayan godiya daga shi shugaban markazi din Malam Bashir Lawal Muhammad yanzu mai kafin magana ga shi malam don gabatar da muhadara assalamu alaikum wa rahmatullah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ya yan uwa bayan godiya da jinjina da suka tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi muna ƙara wata godiya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce muke mu ya shiryatar da mu muka karkara watan Ramadana muka azumci watan gabaki daya ya kuma ba mu iko muka sallaci sallan Idi har ga mu a cikin kwana na biyu ga watan Shawwal a hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shekara ta 1439 wanda ke da miladiya yau 16 ga watan 6 shekara ta 2018 muna kuma ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya tattara fuskokinmu a wannan matattara ne albarka daya daga cikin daukunan Allah subhanahu wataala wuri mafi tsarki mafi alkhairi mafi albarka a ban kasa gabaki daya wannan cibiya ko kuma wannan masallaci na Ashaq Talha as-Salafi dake wannan yanki na tujinjukun muna fatan Allah subhanahu wataala kai haske kabarin sa mun tattaru a karkashin kokarin markazul wa'il islami wanda babban malaminmu malam bashir lawal ke jagorantar wannan cibiya Allah ya kara masa basira kara masa haske ya kuma kara ma rayuwarsa albarka to muna godiya ga Allah da ya hada fuskokin mu a wannan matattara kuma ba tare da tsawaita gaishe gaishe da godiya ba duk dai na tabbatar da Allah subhanahu wataala ya gode ma duk wanda ya kyautata sawa'un an ambaci sunan shi ko ba ambaci sunan shi ba sai dai wannan yanki yana da kima a wurin mu musamman kasancewar shi wannan babban malami da Allah ya masa rasuwa tun lokaci mai tsawo wanda wannan masallaci ya gaji sunan sa na dade daga ban sani Yakubu ina jin alkhairai da shi wannan bawon Allah ya tabbatar a wannan yanki da haka muna fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta masa ki kyautata makwancin sa kai haske kabarin sa sai kuma kasancewan babban malamin mu Ashaq Ali Abdullah Talex yana zaune a wannan yanki wanda na san yanzu yana umara muna fatan Allah ya dawo mana da shi lafiya ya tsare shi ya kara masa imani da ilimi mai amfani to sai kuma daidaikun malaman mu ga su malam Tahir nan da sauran manya-manyan malamai da ƴan uwan da suke rayuwa a cikin wannan yanki duk dai roƙon mu da Allah subhanahu wataala ya tara mu cikin alkhairi ya azurta mu da kunnuwa masu jin gaskiya da harasa masu faɗin gaskiya da zukata masu kiyaye gaskiya ya kuma tada mu a matattara na masu gaskiya ranar tashin alkiyama wannan muhabara zan kira ta ko tsokaci naga ya fi kamata a kira ta tsokaci da haskakawa da nunaswa domin muhabara tana da buƙatuwan a ba ta waɗansu haƙoƙa a shar'anci to ita kuma wannan ban jinta cikin waɗannan haƙoƙan wanda ya kamata a ce an ba ta maimakon a kira ta muhabara a kira ta haskakawa da tsokaci da nunaswa musamman alhamdulillahi ga malamai a kusa idan na ga malamai a gefe nukan saki jiki duk abin da ya zo min a cikin tunani in faɗi don na tabbatar da in na yi kuskure za a gyara na tabbatar da idan jahilci ya bayyana ilimi zai goge shi na tabbatar da idan wani garaje ko wani abu makamancin wannan ya bayyana za a sa daccaku da sanin yau da gogewa cikin sanin al'amura na yau da kullum a daidaita al'amura da haka jama'a musulmi ku yaƙuri zan saki jiki na faɗi duk abin da ya zo a harshe na ba tare da wani tata tsantsan ba domin na tabbatar da akwai nagartattun mutane a gefe na ba za su bari su ga gaskiya a an juyar da gaskiya ta koma ƙarya kuma sai shiru da bakin su ba da haka muna fatan da ni da ku Allah ya mana muwafaka ga baki daya dan wani hanzari da ya kamata in yanka ba domin ina son in nuna muku na fi haka ba ba wannan shine manufata ba sai dai ina son kada wannan ya zama fitina ga daliban ilimi wato a ka'ida kamar da nace idan za a yi fitar da muzakkira ko za a fitar da kasida wacce za a yi lecture a kanta ya kamata ne a ce an bi ka'idoji na bincike na ilimi duk abin da ka binciko ka rubuta ga inda na gani ga malamin da ya faɗi kuma duk abin da zaka binciko sai ka tace ka tankade ka rereye ba kowace magana ma ka ganta a rubuce ake rubuta ta a cikin kasida da muzakkira ba to amma ita wannan takaddun da ke gaban mu ba samu wannan gatan ba kuma babban abin da ya safar da haka din kasancewan hakikatin in fahimci wajen rubuta wannan takaddun sai 25 ga watan Ramadan daidai kuma lokacin da ina shirye-shiryen shiga itikafi kuma an gama itikafi jiya sallah hakanan dai dole ana cikin murnar sallah da shagulgulan sallah ni kuma jiya ne ke bayan la'asar na zauna na lalubo waɗannan abubuwan da na rubuta shi yasa za ga ba wani hadisi in kawo hadisi saboda babu lokaci ko in kawo hadisi in cewa ne ya rawaito shi duk babu lokaci da haka dai muzakiran dai tafi kama da nazariyat wani abubuwa waɗanda suke a ce hangen nesa da kuma waɗansu abubuwa da mai yiwuwa a ce an tsatso su daga cikin nasu, amma dai ba ishara zuwa ga nasun ba, ba kuma yi taƙiƙin kowace masara irin yadda ya dace ba. Wannan ina faɗi ne ba wai don ku ɗauka na ta haka ba, domin kada ɗaliban ilimi su ɗauka irin yadda aka rubuta wannan takardar haka ake bincike ne ilimi ba haka ake yi ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. Kamar yadda aka ce ana so a tattauna akan yawaitar sakin aure, dalilai, illoli da tasirinsu wurin ruguza al'umma da kuma hanyoyin da za a magance. To mu har kullun roƙonmu da Allah shine ya ba mu iko mu aure ko mu zauna lafiya. Saki ba ta daga cikin manufofi na shari'a, sai dai kuma saki na daga cikin ɗaiɗaikun abubuwa guda biyar wanda zamantakewan aure ya hukunta su babu makawa. Ba zai taɓa yiwuwa a yi rayuwar aure babu saki ba. Allah subhanahu wa ta'ala bai nufa haka ba. Ƙaddaran Allah kauniya ba ta tabbatar da haka ba. Dole ne duk inda aka zauna sai an saba. Wani lokaci in an saba ana iya gyara sabani, wani lokaci kuma sabani baya gyaruwa har sai an kai ga rabuwa. Shi yasa Al-Qur'ani mai girma ya keɓe ayoyi mabambanta wanda ya yi magana akan saki da hukunce-hukuncensa da dokokinsa da ƙa'idojinsa da abin da ake so kowane musulmi ya kiyaye ya ji ya bi a dangane da al'amarin saki. Allah subhanahu wata'ala cikin Al-Qur'ani mai girma ya ce at-talaqu marratan, saki biyu ne. Kana da daman da kai saki yau saki daya, kana da daman da yake bayan wannan ka kare mu ne saki. In aka yi saki ne uku kuma magana ta riga ta kare. Kuma musamman akwai wata sura ma guda a cikin Al-Qur'ani mai girma, ana kiranta suratul talaq, suran da ke magana akan saki da hukunce-hukuncensa, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fuskantar da magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul idda واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. وان ايه تنا دا مهمنشي متباشر الامر سكي دومين ta faɗi yadda ƙa'idojin saki suke. A gurguji zan karanta ayat in fassara abin take ɗauke da shi kafin mu fara karanta a cikin wannan muzakira. Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhan nabiyyu, ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, idza talaqtumun nisaa, idan al'ummanka da kai da al'ummanka za ku yi saki, to fa talliquhunna li iddatihinna, ku saki mataye a cikin iddansu, shine cikin tsarkin da ba ku shafe su a ciki ba. Mace ta gama jinin al'ada, kafin ka kai ga shafanta, kafin ka kai ga keɓewa da ita, to idan kana son za ka yi saki a wannan lokacin ne Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta yin saki. Kenan duk inda saɓani ya kai ya komo, kila an yi saɓani akan kayan sallah, an yi saɓani akan takalmin sallah, an yi saɓani akan naman sallah, naman kakawa, aka fusata, to amma kuma ta yi tsarki kwana biyar baya, kuma kai kuma ka kusance ta a wannan kwana biyar baya, to haramun ne kai saki a wannan lokacin. Sai dai kai haƙuri har lokacin da za ta kai ga nan da sati uku ta ƙara yin wani jinin, ta yi tsarki, baka shafe ta a ciki ba, sai ka ce to kin tuna sabanin da muka yi da ke sati uku baya, to ta sanadiyan wannan yau na ki saki ɗaya. Shine fa talliquhunna li iddatihinna, kuma Allah ce wa ahsul idda, ku kididdige kwanakin idda, ku mata ku kididdige, haka nan kuma maza ku kididdige. An sake ta lokaci kaza, dan haka idan ta jini daya abun nan ya tafi, jini biyu in ta jini uku shikenan, haka nan za a biya kididdige daga mazan da matan gaba ke daya. Sai Allah ce wattaqullaha rabbakum, Allah ya san cewa duk inda ka ji ana maganar saki, to hankali ya tashi, an samu saɓani, ba a saki cikin zaman lafiya, ana ɓasawa, ana baje soyayya. Ya dube ta ya ce my dear, ta ce my dear me kake so, ya ce wallahi I love you, ina son ki, sannan kuma na saki ki. Ba a yin haka mafi yawan lokaci, in dai ba kuma dai sha-sha-sha da mare kanka duba. In kaga an yi maganar saki, to ana magana ne akan saɓani. sabani da kuma tashin hankali da damuwa to sai Allah ya ce wattaqullaha rabbakum duk irin da aka kai ga fasata da tashin hankali da sabani ya girma to wajibi ne kuma za ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah cikin al'amarin saki haka nan kuma mata ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah cikin al'amarin saki ba za ka sake ta ka ce tafi gidan ubanki ba ba za a sake ta ta ce wallahi bazan kwana a gidan nan ba dun ba a hanya kasance ni ba sai Allah ya ce la tukhrijuhunna min buyutihinna kuma za kada ku yi gangancin ku saki mata ku ce za ku kore su daga dakunan su to kuma mata wala ya kharujina kada su yi gangancin cewa za su fita illa ayyatin bi fashati mubayyana har sai lokacin da aka ga matan da aka sake su sun zo da alfasha bayyananniya ka sake ta saki daya ta ce wallahi za ka dandan kuda gidan nan kona shi zanyi babbaka shi zanyi kaga ta aika an sayo mata fetar rabin gala to kaga a lokacin nan akwai fahishatu mubayyana sai ka sallame ta ta koma gidansu ko kuma ta ce tunda ka sake ni kai ma uwanka ba za ta zauna lafiya ba kaga ta je tana tada mahaifiyarka hankali wannan lokacin sai ka ce tafi gidan ko kuma ta ce tunda ka sake ni kuma za ka ga abin da baka so sai ta fara gayyato in tsaffin samarinta ta kira shi ta ce da Allah ka zo ina son ganin ka kawai ka zo gidanka sai ka ga tsohon saurayin matanka kaga wannan fahisha ce mubayyana a irin wannan lokaci sai mutum ya sallame ta ya ce albarakata ki gona shine ma'anar illa ayyati ne fahishati mubayyana sai Allah ya ce wa tilka hududullahi kaga ire-iren waɗannan abubuwa su ne iyakoka na Allah ma'anar hudud na Allah shine Allah ya halasta waɗansu abubuwa amma in aka zo wuri kaza to a ci burki kara ketar wannan shine ma'anar hududullahi Allah ya bada dama ai zamantakewan aure har ya ma bada dama ai saki in ta kama to amma in an yi sakin ga abubuwan da Allah subhanahu wata'ala yake so a kiyaye so ne ya rattabo su a baya yace wa tilka hududullahi wa man yata'adda hududallahi duk wanda ya ketar iyakoka na Allah faqad zalama nafsahu hakika ya zalunci kansa kuma shu'umcin wannan zalincin zai bayyana a rayuwar shi ko dai ta duniya ko kuma gobe kiyama ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya hada mishi tasiri da shu'umcin wannan haramun din da yayi zaluntan kansa da yayi Allah ya azabtar da shi a duniya kuma Allah ya azabtar da shi a lahira sai Allah ya ce la tadri la Allah yuhdithu ba'da zalika amra kai wanda kai saki idan ka zafafa al'amura ka tsananta su to baka sani ba akwai wani Allah ya farar da wani abu bayan kai saki akan ya sake lokacin da hankali ya tashi ka ji mace tana gaya wa miji ni da in zauna da kai gar in zauna da bakin kai na ji wannan da kunni na tana gaya wa mijinta in kana kaunan wancan uban naka dake daki gaye can ka rubuta min takardar saki haka ta zazzage mijin amma kuma sai gashi daga baya an zo ana raragifin komawa sai kuma kira waya assalamu alaikum wai wancan ba ta ku sani wacce nake wai ya ba ta act tana so ta yi magana da ita sai kuma gashi ana magana wai kai wani ko dan ma ziyara ba ana raragifin neman a koma la tadri la Allah yuhdithu ba'da zalika amra ko ka saki mace ka zazzage ta ka aibanta iyayenta da ke da uwanki da ubanki dukka zani ka zage ta ka zage iyayenta kuma gobe ya kasance kana son ta dawo ba kuma koma ana ta lallashi ana ban magana ana bibiya kaga ai akwai karanta a ciki akwai rashin kan gado da rashin hankali kai abin da yake gobe kuma zaka dawo ana kafa maka hujja akai to akalla wannan aya ta ba mu izina da asali akan al'amarin saki to dan haka idan muna son mu fahimci ma'anan saki da Allah subhanahu wata'ala ya ta bayani a wannan aya da wadansu ayoyi da suka gabata a malamin suke cewa ma'anan saki a shar'ance wato shine warwar kullin aure gabaki ɗayan sa ko kuma sashin sa shine ma'anan saki domin kowa san aure kulla shi ake yi aqdi aqdun nikah kulla aure to in aka ce saki shine ka kwance wannan kullin da aka yi ko dai ka kwance duka igiyoyin guda biyu su rabu ko kuma ka kwance sashi igiyoyi guda uku ne aka kukkulla lokacin da za a yi aure da haka idan mutum ya sake na farko ya kwance kulli na farko in ya na biyu ya kwance kulli na biyu in ya na uku ya kwance kulli na uku da haka a wurin gabaki daya rubu kenan da haka in aka ce saki ana nufin kwance wannan igiyan na aure da aka kulla tsakankanin mace da namiji shine ma'anan saki a shar'anci, amma a harshen larabci aka ce at-talaq sakin abu shine wofinta shi, duk dai kusan ma'anar sa daya wofintawa da kuma rabuwa. To hukunce hukuncen saki game da malaman musulunci suka yi magana cewa kamar yadda ka san wa'annan hukunce hukunce guda biyar na shari'a, to shi ma saki yana da wa'annan hukunce hukuncen. Akwai lokacin da saki yake zama halas, a lokacin da ya kasance mutum ya auri mace aka samu matan kuma tana da mummunan ɗabi'a, mace tana da mummunan ɗabi'a tana kuma cutar da zamantakewar nasu, idan miji yayi amfani da wannan dama ya saki matarsa, sakin nan ya zama halal, saki a wannan lokaci halal ne. Wani lokaci kuma saki yakan zama haramun gabaki ɗaya idan ya kasance babu wata maslaha ta shari'a, babu wata maslaha ta ɗabi'a ta zamantakewa da mutum yake kuka da ita, kawai yana zaman zaman shi, kawai sai ya dubi matarsa ya ce ya sake ta, ko dai domin ya cutar da ita, ko domin ya bakanta ma iyayenta rai, ko domin ya ga wata yana son ya aura. Babu wani dalili a shar'ance ko a hankalci da zai bada, to a wannan lokaci saki ya zama haram, domin Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun haramta mana tozarta dukiya. Duk wanda ya saki babu dalili, hukuncin shi ɗaya da wanda ya tozarta dukiya, zai shiga cikin almubazzirai, waɗanda suke almubazzaranci, zai shiga cikin waɗanda suke cutarwa, domin nasu ya ce la darara wa la dara, ba cuta ba cutarwa. Kai kada ka cuci wani, in an cuce ka kuma kar ka rama cuta da cuta, kar ka rama cuta da mugunta, duk nasu ya haramta haka. To da haka duk dai wanda ya saki matarsa ba tare da wani dalili na shari'a ba, ko dalili na zamantakewa mai ƙarfi, a wannan lokaci sakin nan ya zama haramun, Allah ya rubuta mishi zunubi a cikin wannan sakin. Wani lokaci saki kan iya zama makaruhi in ya kasance babu wani dalili sai buƙatun sha'awar rai, ko kuma ƴar ƙaramar cutarwa. ƴar ƙaramar cutarwa nan gidan kowa da shi, gidan kowa da shi, ba a taɓa zamantakewa babu cutarwa ƙarama. Irin da ya saɓani ne yau da kullum, mai komo ruwa sai ta miƙo maka juice, kawo min abinci sai ta kawo maka abin sha, ire-iren waɗannan abubuwan cutarwa ƙanana ne yau da kullum, babu gidan da babu shi, har gidan manzon Allah akwai shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, gidan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai irin wannan abubuwan ɗan cutarwa ne yau da kullum. Akwai wata rana manzon Allah yana zaune da Nana Saudatu, sai Nana Aisha sai ta kawo mishi ɗan ganda da ta yi masa, da ta bashi sai ta ɗiba haka, sai ta ba Nana Saudatu ta ce ga shi irin badawa ɗinnan dai na kishi, ba wai an baka da zuciya ɗaya ba. Ita kuma Nana Saudatu ta ce ban ci, ta ce wallahi in baki karɓa ba zan watsa miki a jiki, ta ce to ba zan ci ba, ta kuma watsa mata, ta watsa mata. Annabi ya ce ke ma zauna ta rama. Kaga wannan babin da za a yi namiji mai hankali ji daɗi ga matan shi su biyu suna saɓani, cutarwa ne, amma irin wannan ƙaramin cutarwa ne, nasiha da jawo hankali da faɗakarwa shi zai jayar irin waɗannan abubuwa. Ko kuma wani lokaci kai mata magana ta yi maka wani baƙin magana haka, wata baƙar magana ko wani habaici-habaici, duk ana samu a zamantakewar aure. Wata rana Nana Aisha ta nuna zafin kishinta, sai manzon Allah yake ce mata, au, shedan din ya zo miki ko? Ta ce kai ma kana da shedan bai, sallallahu alaihi wa alihi sallama, zamantakewa aure ne, kai baka shiga gaya ma Allah da haka ba, amma zamantakewa aure ya hana, ya nuna wannan duk yana faruwa. Ya ce shedanin ki ya zo miki, ta ce amma ma aka shaitan, kai baka da shedan din ne, kai ma kana da shi ai. To ya za ka yi da irin wannan? Da haka wai ka zauna ka ce kai ne namiji, kai ne wani bijini, kai ne wani hurtumin sa, kai ko soja kake, kana da bindiga ko ba gaskiya ba? Wallahi haka ne za a taka kan lokaci, kuma dole kai hakuri, dole kai hakuri, kar a to za ka bindige ta ne, ai kaga dole kai hakuri ko ga. To haka ne ka'idar ta ce. To saki a irin wannan lokaci saboda irin wannan ƴan ƙananan matsalolin, to makaruhi ne shari'a, ba ta fatan haka nan, shari'a tana Allah wadai da shi. Wani lokaci saki kan zama mustahabi idan ya zama akwai lalura ta shari'a, ya zama matanka ba ta da kamun kai, ba ta taka tsantsan gurin mu'amala da maza, ka yi nasiha, ka yi faɗakarwa bai dame ta ba, ko kuma ya kasance ba ta kula da gangan jikinta, ko mutum goma ne na sai ta iya zama cewa wani zama, an yi nasiha an yi fadakarwa bai tasiri ba to irin wannan babu laifi a sake ta a matsayin ma mustahabi akwai lokacin da sake yake zama wajibi duk lokacin da aka samu mace tana bayyana fasikanci tana zina ko ta koma tana shan kodin ko wiwi kuma wannan fasikancin ya bayyana ko mace tana bin bokaye da yan bori sihiri kenan ko wai tana neman kujeran zama a gidan miji kar ai mata kishiya to irin wannan lokaci saki ya zama wajibi bayan kai nasiha da jawo hankali da fadakarwa mai zurfi ya kasance bai magance matsala ba a wannan lokaci haramun ne ka ci gaba da zama da irin wannan mata kuma yana da kyau mu fahimci cewa jama'a musulmi namiji kadai ke mallakan saki namiji kadai ke mallakan saki iyayen miji ba sa mallakan saki kamar yadda ba sa mallakan komi idan ka dubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar ya kawo karan ɗansa Abdullahi ya saki matarsa a lokacin tana cikin jinin al'ada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa cewa na dawo da ita ya kasa ce ma sayyidina Umar dawo da ita sai ya ce murhu faliyuraji'aha kana da yanci a matsayinka na uba da zaka umarci ɗanka ka ce dawo da ita amma baka isa ka ce to na dawo da wannan matan ba kai uba ko wayansa daga cikin iyaye abin da yasa dole mu fahimci wannan a zamantakewar mu na Hausawa ban san waɗansu ƙabilu ba amma dai na san insha Allah ta'ala malam da yake babban alƙari ne zai ƙara mana haske akan wannan ana samun dawo da mata daga iyaye ko kuma saki ma wani lokaci daga iyaye to matukar dai miji ba safihi bane ba wawa bane mari hankali haka a me nake ce mishi yawa galagal haka idan ya zama irin wannan mallakan saki da kome duk yana hannun waliyansa ko kuma ce wakilansa amma in dai ya zama mai hankali baligi mai hankali baligi to wannan miji shi yake cancantan ya sake sa da kansa kuma ya zama akan zaɓin kansa ba an tarsasa masa ba laysa ala mustaqarrihin talaq wanda aka tarsasa mishi ya sake to sakin bai yi ba misali kun tara neman aure da wani sai yasa aka kama ka aka yi maka ukuba aka yi maka azaba yace kai ka aure mun wanda ni na fara neman ta kafin kai da ka in baka sake ta ba yanzu za mu kashe ka sai kace na sake ta yace a sake uku zaka yi ba komai kace to na sake ta ba uku kenan ba in an tara na sake ta sake uku wannan ban kaura da shiriri ta ne wannan ba saki bane yawa Allah madaukan sarki bai zartar da wannan sakin ba domin an tursasa masa amma in dai akan zaɓin sa ko mai hankali ne ko baligi ne sai ya saki to wannan sakin ya tabbata in ana son ya dawo da ita sai dai a je a roƙe shi ko kuma a tursasa shi ana da daman da za a yi tursasa shi idan yanayi ya hukunta hakan kuma yana da kyau mu fahimci cewa ana iya yin wakilci wurin saki mutum ya wakilta wani ya ce je ka saki matata duk ya halasta a sharanci ko ka aiko da takarda ka ce wane je kai mata ko makamantan wannan in dai an yi bincike an tabbatar da tabbas wannan saban daga miji ne shikenan magana ta kare saki ta yi amma da a samu wani yayi saki da wasafa da wasa haka shi yana wasa ne haka kila matan shi ta yi abinci mai daɗi abincin ya ɗibo shi ya ce ka wannan abinci in ba ire-iren ki ba wance ai ba wace za ta iya irin wannan girkin kin ga da ba ke na aura ba ai da na ɗanɗana koda ta ce shi yasa ni na san wallahi ba ka ita ka iya rabuwa da ni ba in kaga abinci kaga kaza komi dai zamzam yake tafiya a gidan ta ce ni na san ba za ka iya rabuwa da ni ba ya ce wallahi zan iya ta ce ba to rabu da ni ka gani ya ce to shi ke da na saki ki ana wasa haba malam ai jiddahunna jidd wa hazluhunna jidd wasan su gaske ne gasken su gaske ne da haka duk wanda ya saki da wasa to hukuncin wanda ya saki da gaske sakin ya tabbata na sake ki to magana ta kare an kyasta sake dai sauraron injiyoyi biyu tsakankanu sai dai kuma zuwa an jima ka ce to na dawo da ke a kuma ci gaba da zamantakewa na auratayya to shi sake a shar'ance kamar yadda malami suke bayani ya kasu kashi biyu ne akwai sakin da yake karara suna kiran shi afsarih at-talaq as-sarih shi karara ne shine ai amfani da lafazin da bai daukan wani fassara in ba sakin ba ya dube ce ce na sake ki ya dube ce ce ke sakakkiya ce ya dube ta ya ce ana azhar na sake ki to wannan kalmomi ba sa daukan wani tawili sake ne karara to irin wannan sakin idan aka yi shi saki ya riga ya tabbata to akwai kuma saki na kinaya shi ba karara ake fitowa a sakin ba akan yi amfani da wata kalma ce sai dai kalman tana iya daukan saki tana kuma iya daukan wata ma'ana wacce ba sakin ba namiji ya dubi matarsa ya ce ba ni baki ba ni baki wannan ai ba saki bane kai tsaye amma yana iya daukan saki ko kuma ya ce tashi ki koma gidan iyayenki ai ba saki bane amma kuma yana iya daukan saki ko ire-iren waɗannan kalmomin ni da ke faufau ba ni ƙara kwanciya a shimfiɗa ɗaya da ke ire-iren waɗannan kalmomi ba saki bane ƙarara amma akwai yiwuwan ya iya ɗaukan ma'anar saki to a irin wannan lokaci babu wani alƙalin da idan an yi wannan zai zo ya ce to ka riga ka sake ta da aka kasa kai alƙali ko kai uba ko waliyai ko wakilai ba wanda ya sai zartar da wannan a matsayin saki duk wanda ya wannan ya ketar haji na shari'a sai dai a tambaye shi ka ce mata koma gidanku me kake nufi saki ko kuwa ladabtarwa ita ta dawo gidansu a yi mata fada ka ga yana ba saki yake nufi ba ba ni baki ka gaya mata wannan ko baka faɗi ba ya ce wallahi na gaya mata kuma har yanzu ina nanatawa ba ni ba ta matuƙar dai ba za ta tabbata a cikin musulunci ba ka ga ce radda wannan dama ai kuma wannan matsala ce ta daban ire-iren waɗannan da haka yana iya ɗaukan saki yana kuma iya ɗaukan ba saki ba to shi irin wannan ba a tabbatar da shi a matsayin saki har sai idan an tambayi mijin me kake nufi idan ya tabbatar da wani a matsayin saki sai ya kyasta a matsayin ya saki in kuma cewa ba saki bane ga hanzari na ga kaza ga kaza ga kaza to shine abinda ya wajaba kuma ire-iren waɗannan hanzarin jama'a musulmi yana da kyau mu fahimci cewa ita ce hakikanin manufar shari'ar musulunci wato kowace irin kofa komin siririnta da za ka tunkuɗa shubha ko a babin saki ko a makamantan wannan abin da ya wajaba akan kowane musulmi kenan musamman alƙalai da wakilai da waliyai wato ga wata kalma idan ka yi amfani da wata 'yar shubha ƙarama ka tunkuɗe wani saki da ya faru in dai akwai wannan kofar a shari'ance to ya wajaba ka bi wannan kofar ko da ka fahimci cewa kamar famijin nan saki saki yake nufi amma kuma yanzu gashi an kare shi tunda ba sarihi yayi ba ya ce shi ba saki yake nufi ba shi yana nufin kaza ne to abin da ya wajaba akan alƙali sai ce to auren nan fa yana nan ba a rabu ba auren nan yana nan ba a rabu ba idan ba alƙali ko kuma wani wakili ko wali ya zama shi ma galhanga ba babu yanda za a yi kawai saboda ɗan irin wannan jirwaye mai kama da wanka shi ke nan sai ya aiwatar da saki a kansa wannan rashin kan gado ne kuma rashin hankali ne don haka a ƙarƙashin wannan sai malamai suke cewa to sakin ma gabaki ɗaya in an dube shi da kyau yana da fuskoki guda uku ne akwai wanda suke kiran shi at-talaqul munajjal sakin da yake in dai an yi shi kawai ya riga ya faru shi ne irin wancan da muka yi bayani as-sarih ɗin wanda ya fito ƙarara na sake ki magana ta gari kawai shi kenan ko da wasa ko da gangar in dai mutum ya yi wannan shi kenan magana ta gari sai dai idan da ya yi sakin da mantuwa ko da rafkana ya rafkana ko da mummunan zato yana ce wance ce sai ya sake ta ashe ba wance bace to irin wannan sakin bai faru ba innamal a'mal binniyati wa innamal likulli mar'in ma nawa sai mutun ya manta sai ya sake yana son ya ce ba zan sake ki ba sai ya ce na sake ki ana iya samun wannan kuskuren harshe to wannan sake bai faru ba saboda innamal a'mal binniyati yana nufin ya ce ba zan taba rabuwa da ke ba sai ce wallahi daga yanzu ina na rabu da ke misali ana iya samun wannan ana iya samun mutum ya fusata fushi ya kai fushi har ya kai ta hayyacinsa sai ya saki wannan sakin bai yi ba kazance mafi inganci sakin da ya gu abin nan fushin da ya gusar da hankali akwai wanda yake idan ya canzara yakan zama kamar karamin mahaukaci a wannan lokacin hukuncin shukuncin mahaukaci hukuncin shukuncin yaro karami idan ya sake a irin wannan lokacin bai yi ba ballanta na mahaukaci da yake cikin hauka haukan ya tashi mishi ya zo ya ce ya sake ta to kar a ce shikenan sai maganar kwashe kaya ai ya ce sake uku ya mata wannan sakin bai yi ba to amma dai saki ya fito karara gani hankali baligi akan zaɓin kansa to wannan saki almunajjas ne dole ne a tabbatar da wannan saki to akwai saki fuska na biyu shine at-talaqul mudhaf sakin da aka jibinta shi da wani abu to shi da zaran abin da aka jibinta sakin gare shi ya tabbata to sakin ya faru idan Allah ya kai mu baɗi ɗaya ga watan Shawwal to na sake ki kaga an jibinta shi zuwa ga ɗaya ga watan Shawwal duk ranan da uwar gidana ta dawo gidan nan to ke na sake ki sai da sun rabu da uwar gidansa sai da kullum uwar gidan makirci bai bayyana mishi ba sai daga baya sai suka je suka shirya za ta dawo sai yake gaya ita ma kira cewa duk ranan da uwar gidana ta dawo to ranan nan na sake ki ciki daya ana zaune ko bayan sati ɗaya sai ga uwar gida ta dawo to shikenan sake ɗaya ya faru amma kafin dawon uwar gida fa ba sake wannan at-talaqul mudhaf kenan in aka rate in aka jibinta shi da wani abu to da zaran abin da aka jibinta sake da shi ya faru shikenan magana ta kare sake ya faru to saki fuska na uku shine at-talaqul mu'allaq sakin da aka rate da shi da wani abu shi kuma yace in kika sake fita daga gidan nan na sake ki idan kika sake shiga ɗakin wanci na sake ki in kika sake kunna rediyo kika kora ƙaran shi ko na sake jin kiɗe-kiɗe a rediyon ki ko a wayan ki ko na sake ganin kina kalle-kalle na batsa ko fuma-fuman Hausa a waya to na sake ki ke shi kuma nan at-talaqul mu'allaq kenan an rata yadda sakin da wani abu to sakin yayi in ta sake yin ko bai yi ba to gaskiyar magana ita ce sai an lalubo niyyan wannan bawan Allah idan ya kasance shi barazana yake so yi mata ba wai yana nufin ya sake ta bane barazana ce da tsabar tsoratarwa yana ce ita raguwa ce tana tsorata an mata irin wannan barazana ashe wata jarima ce akan saban Allah ka fara ko ni jarimi ne akan saban Allah wani kuma za ka same shi gashi da ƙarfi a jiki amma bala'in rago ne ana ce mishi Allah ya hana sai ka je shi ya tudis ana ce mishi manzon Allah ya hana sai ya samu raunin gwiwa wani ko ka gan shi dan period wata ka ga ta yar period ga ta nan mala kamun ka hure ta tafi amma fa gurin saban Allah bala'in jaruma ce ke magana ta ce magana banza ba wanda isa ya hana ni fita wallahi in je dakin wanci wallahi ba wanda isa ya hana ni kallon fim kawai kana dawa sai ka same tana kallon wannan fim din sai ka same ta fita daga dakin ta je dakin wanci to a wannan lokacin idan kai kayi nufin tabbas in ta saken a nufin ka a niyyan ka sakin ka ke nufi to a wannan lokacin sakin ya faru in ko kai nufi a cikin zuciyanka cewa dama ba saki nake nufi ba tsoratarwa ne da razanarwa ko Allah ya sa ta karyo ta bi abin da nake so kila an fahimce da kyau to a wannan lokacin saki bai faru ba sai dai hukuncin ka dai da wanda ya rantsuwa kaman ka ce mace ne billahi allazi baki ita ce kara kallon fim ba sai kuma gashi ta yi kallon fim din ta karya maka rantsuwa kenan to a wannan lokacin hukuncin ka hukuncin wanda ya rantsuwa ne da haka sai ka je kai kafara rantsuwa kila an fahimce da kyau babu laifi idan zama ya ki daɗi mace ta nemi namiji ya sake ta a sharance akwai wannan kofa idan aka sami wato miji baya iya ciyar da matarsa kullum sai dai matan ta fita ta je ce wa kote bara ta samu abincin da za ta ci da ita da 'ya'yanta a wannan lokaci idan cutarwa ya yi wa mata tana iya neman mijinta ya sake ta a gaban alkali ko kuma yayin da cutarwa ya yi yawa kullum duka kullum zagi kullum batanci a irin wannan lokaci an yi a daidaita al'amura sun ke daidaituwa mata tana iya tafiya gurin alkali ta ce ina neman ka tarsasa mijina ya sake yi haka nan babu laifi idan mijin baya zama shi ne kullum yana Lagos yana fatafa shi ne kullum ba dai ya zama sai wata uku hudu biyar shida bai ma dawo gida ba in ya dawo gida da safe kafin yamma ya gaba ta ji tsoron fada zuwa ga fitina babu laifi ta nemi a sake ta idan wani aibi babba ya bayyana ga miji kamar mijin kuma ya zama ba shi da lafiya an yi aure kin lafiyar shi amma daga baya kuma babu lafiya ta zauna shekara ɗaya shekara biyu irin wannan babu laifi ta nemi alƙali ya raba auren su ko kuma idan ya zama mijin dai bai iya kiyaye duka haƙoƙa na aure duka wannan babu laifi mace ta nemi a sake ta to dalilan da ke kawo yawan sake-sake a haƙiƙanin gaskiya dalilan nan fa ba za su ƙididdigo ba in ana son fillafillan su ne domin duk abin da baka tsammani yana iya haifar da sake yana iya haifar da sake akan kawai ɗauko min rigata shaddan nan green in tafi idi sai ta je ta ɗauko blue wannan fa yana iya kawo sake akan kawai ɗauko min kofin nan mai dan abin nan mai dan hannu ko mai dan tulluwan nan sai ta je ta ɗauko kofi mai yalwa yana iya kawo sake saboda shedan inna shaytana yanzahu bainakum shedan ba inda babu shi shedan yakan tara magoya bayansa ya ce musu kowa ya gaya mun abin da ya je ya yi ni sharri na banna wannan ya ce na je ne kaza shedan ya ce ba kai komi ba wannan ya ce na je na sa shi kaza ce ba kai komi ba idan wani ya zo ya ce ni na je gidan aure har sai da na tabbatar da na haifar da saki an raba auren sai shedan ya sami shakan bi ya ce yawwa ire-iren ku muke so a kusa sai shedan ya jawo shi kusa da shi sai ya bashi wani matsayi ya bashi wani faje daga cikin fadawansa to idan dai shedan yana bada lambobin yabo ga shedanin da ya iya raba aure to zaka iya fahimtar cewa kenan komi ma na iya raba aure wani lokaci ka sai mata mota wannan ya zama sanadiyar rabuwar aure wani lokaci ka takurata wannan ya zama sanadiyar rabuwar aure to amma akwai waɗansu abubuwa ɗin da ke so ne a jimlace su ƙa'idoji ne in an tsare su insha Allah ta'ala za a sami sauƙin rabuwar aure ko kuma a ce kutsa musu shi ke haifar da mafi yawan rabuwar aure idan an dube su a jimlacen su kaga jahilci na daga cikin abin da ke kawo rabuwar aure jahiltan addinin musulunci da kuma jahiltan zamantakewa da rayuwa jahilci na addini mutum ya yi aure bai san dokokin Allah cikin auren nan ba sai ka ji kwama cala da shiririta da rudani a cikin abin ya wuce da kake tsammani jahilci na taimaka ma rabuwar aure da aka maganin wannan shi ne a ilmanta a addinance haka nan jahilcin zamantakewa littattafai da dama malamai suka rubuta akan yadda ake zamantakewa iyaye su zaunar da mata su nuna mata yadda ake zaman aure iyayen da suna yi amma iyayen yanzu son kai ya sa ba sa yin wannan abu na farko kenan abu na biyu saba ma Allah na jawo yawan sake-sake a cikin al'umma wanda ma ke da ilimin bai yake da ilimin shi ba ya san haƙoƙan aure ko ta san haƙoƙan aure amma ta take sai kaga ana yawan samun rabuwan aure mutum ya san dokokin Allah cikin al'amarin auren nan ba abin da bai sani ba amma kuma yake aiki da shi ita ma matan ta karanci dokokin Allah cikin aure amma ta yake aiki da shi kaga babu mamaki a samu saki a cikin irin wannan zamantakewa san rai daga miji ko daga mata ko daga iyaye na san abu kaza zai fusata shi amma bulin shi kuma ya gane an yi ne din a fusata shi sai ya ga to ba zan iya ba na san abu kaza zai cutar da ita zai cutar da iyayenta bulin in aka yi mata ita kuma sai ta koma gida iyayenta kuma su kuma sai su ce to shikenan babu wani sauran zamantakewa sai a koma gaban alƙali kangare wa miji ko girman kai ta mace ta rika girman kai ga miji ya aure ta Allah Allah sai kasance tana mishi wani isa da fankama da fariya ita tana aiki shi kuma yanzu an sallame shi aiki dole wannan ya haifar da girman kai yi min kaza ta ce ba yanzu ba wani mutum ya kawo muku kan matarsa sai ta zo ta sallame shi wani da kake so a yi yau ya ce ki je ni ban da zaɓi duk abin da kika ga ya dace a yi na abin ciki ni dai dan Allah ka gaya mu ni dai dan Allah ka gaya mu sai ta manta mishi idan ya ce to shi kenan ki mana dan waki ta ce billahi allazi barani ba a shaida ma iskanci kawai ta shirya su saba ni to kaga wannan zai kawo rabon aure in aka yi ɗaya biyu uku kai hasali ma dai yanzu maganar da muke yi ya kuma sake ta ya kawo mun kuka ne a lokacin ba a yi sakin ba amma kuma gashi yanzu ma an yi sakin yanzu haka ana cikin tana cikin idda kaga wannan na kawo rabuwan aure da yawa sannan ƙetar haddin shari'a yayin aure sai wani saurayi ga to a daidai yau rana ɗaya za a yi biki mun yi fati an haɗu maza da mata an cashi what next kawai dai rana ɗaya ko dangin mata a yi tabarruji a saɓa ma Allah a yi fito na fito da Allah to billahi alladhi la ilaha illa huwa Allah zun abin nan muntaki mu ne yawa Allah subhanahu wataala ba a yi mishi tafi a banza sai ya daukar sa wani daga cikin tabi'u tabi'in yace ni kan gane na saba ma Allah idan na ga yanda mata na take kan gare mu in ya ga yanda matar sa take kan gare ni to ya gane ko ya samu matsala a tsakanin shi da Allah Allah zunci kamni yana daukan fansa da aka an saba ma Allah a wurin aure to wannan kuma zai bayu ne zuwa ga Allah subhanahu wataala ya muku ukuba cikin auren har ta kai ga saki wannan misali da yawa ya faru akan wannan babu lokaci da za a yi ta kawo misali idan ya kasance mace ta kasa wurin abin da ya wajaba a kanta na zamantakewa wannan na kawo rabuwan aure kamar mace ta zama ba ta iya kwalliya ba kullum kai kana fita waje wani ya je poli wani ya je abu wani ya je wurare daban-daban da mata suke bayyana wata matan in ka ganta ta fito ta caba kwalliya tsoron Allah da hangin gidan lahira zai saka kau da kai amma tabbas akwai ajin kallo kai kuma in ka zo naka sai ka rika tsawo daya wai ni mata ta mace ce kuwa ko mata maza ko muzu-muzu sai ka fara ta kasa gane wai matar ka mace ce ko ba mace ba ce in ka ga shan sai ka tabbata wancan mace ce amma kai matan ka baka ganin alamun matataka a kanta kai wani sai fatan kai wallahi irin wance kamata in je ni wancan ne mata ka ji wannan ba za a cimma komai da ita ba daga nan sake na iya faruwa ko ya kasance mace ba ta iya girki ba akwai matan da idan ta zo da shinkafa da manja da man gyaɗan da magin da wai duk haɗa sake lokaci ɗaya kawai ta zuba a yamutsa kawai duk sauran na gaba ke wata ta ta cika gishiri ko wace da irin nata in mace ta zama bata iya girki ba ga mijinta na yawan baki yana gayyato mutanen kirki masu alfarma kullun sai dai ya taka maka ni ga abinci har abinci amma duk wanda ya dan cokali ɗaya biyu sai ce alhamdulillah jazakallahu khair ka san yau sallah na ci abinci sosai nan korashin dadin abincin idan namiji ya gaba sarki sai Allah ne zai yi sai ya ce to shikenan wannan baiwa Allah ta koma gidansu ko kuma ya kasance mace bata iya magana ba ya zo mata ya ce to wanda kin ga kuma kaddaran Allah da ya faɗa mana kin ga takaddana da aka sallame ni daga aiki ni sallama ma aka yi mun ba fansho ba gratuity Allah wannan kai ta shafa ni dai wallahi tallahi sanin sallah ne sai kai mu kaga ban kawarar riya haka ya kamata ki mishi irin wannan magana akan wannan maganan wallahi wani sai ya ce to na fahimci ba kauna ta kada siya take yi ba tafi gidanku to idan dai ya kasance mace ta kafa mun ci ba kudin yayi a riga ta idan ya kasance mace ta kafa a abin da ya kamata a ce ta tsare a babin zamantakewar aure to wannan na daga cikin ababin da ke kawo rabuwan aure idan ya kasance mace bata iya lallashi da ban magana ba matan Hausa da Allah shirye mu matan Hausa mafi yawan su basu iya lallashi da ban hakuri ba yau miji ya tunzara ke sai ki shuru in ya dan sako sai ki je ki lallashe shi wani ni na san ban daidai ba kai hakuri ka yafe mu shi kuma a lokacin nan yana tunzara yana tsiya ki san ku yadda kai kai hakuri dan Allah kai hakuri ba zan kara ba in kina da dan cin hanci da zaki bashi ki bashi kin yo juice kin yo waye kin yo waye kin yo waye kuma kin bari sai dare irin karfe 9 din nan ba lokacin da bacci ya dibo shi sosai ba kin je kin caba kwalliya kin yi kwalliya sosai kwalliya da irin wanda ake duk kun gane abin da nake nufi kwalliyan da yake ko bai dan Allah ba zai yi dan wani Allah irin wannan yi dan wani Allah ba laifi bane wannan dan ba da wannan kissa al-imam abin nan ina jin Amash Suleiman bin Mihran al-Kahili ina jin ko shi ko dai wanda daga cikin tabi'ai ya samu sabani da dalibansa al-Imam Az-Zahabi ya kawo a cikin siya sai ya dakatar da su ya kore su daga makaranta na wata daya ya ce ya kore su na wata daya suka bi duk hanyar da za su ji su ba malam hakuri malam ya ki yarda sun bi makwabta sun bi dattawa duk malam ya ki yarda sai wani daga cikin su ya kawo shahara na bita gurin iyalin shi mana a dan sami abin alheri ai mata aka dan sami turmin zani da waye da waye da aka kai mu iyalin shi aka ce da Allah ki roko mana malam shikenan ana ba ta wannan yau gobe kawai sai malam ya aika ma dalibai ya ce a dawo makaranta to da yake abin da fi sabilin lahi ake yi sai daliban suka ce Allah gafarta malam mun bi duk hanyoyin da zamu bi amma ka ki yarda amma gashi kuma ka aiko ka ce mu da me ya faru sai ya ce kun bi ta wani mai ceto ne da ke zuwa tsarara ba daidai yake da wanda ke zuwa da riga ne maballi ba sai lan fahimce da kyau to wannan na dan kawo shi ne saboda mata su dauki zana irin wannan bayan to kasawan mata akan wannan yana kawo rabuwan aure sannan shin ababen da ke kawo rabuwan aure shine mace ta zama tana kyaman ƴaƴan mijinta wanda ba ita ta haifa ba duk namiji ne hankali ya ga matan shi tana neman ta raba kan ƴaƴansa wallahi sai ya ji baya kaunanta kuma akan wannan kowane namiji zai iya rabuwa da matarsa kiri-kiri ya ga ƴaƴan shi ne amma wannan kina nuna ke ba naki bane wannan ba naki bane babu namijin da zai dauki wannan duk ruwa ɗaya ne kuma duk danganta ɗaya ne daga nan har tashin alkiyama cikin ababen da ke kawo rabuwan aure tsoma bakin iyaye cikin zamantakewar ma'aurata irin san kan da iyayen zamani suka koma suna yi akan iyayensu abin ban al'ajibi a da idan namiji ya auri yarka to sunansu duka iyayenka amma a yanzu iyayen yanzu wannan yata ce wannan kuma mijin yata ba danka bane kai aurinka da haka idan yayi laifi karamin laifi sai ma sai yarinyanka ta kira ka a waya assalamu alaikum baba ni dai wallahi billahi ni ba zan iya zaman nan ba ba abin da zai mun kaza 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 to ki tsale inda shi ki dawo gida in bai yin auren nan ne daga sabani guda daya shikenan sai uba ce ya ta dawo gida in baya yin auren nan ne shikenan sai a garin mamiji idan mijin nan ya fasata ya ga dan mene za a matsa mun sai ya ce to na sake ta to kai uba za kai burin yarka ta je ta kwanta zani a dakin mazaje da dama ai babu uba ne hankali da ya kamata iyayen ja idan ya ta kawo musu kuka dukanta ma suke yi ta koma dakinta in ya so idan hankali ya kwanta sai ya kira mijin mene ya faru kaji 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 sai ya je ya samu matan ya mata fada ya lallashe ta ya bata magana amma dai ba wace wuya ji wai kawai daga kan karamin abu ba iyayen da haka kuke Allah ya saka muku da alkhairi mu kuma iyayen yanzu Allah ya shiryar da mu wannan na daga cikin abin da ke kawo rabuwan aure shi ababen da ke kawo rabuwan aure da sake sake sukurkucewan iya mace me ne nake nufi idan sinadaran da Allah ya gina a cikin jikinta na mace ya sukurkuce to ina ga maka da matsala kuma an yi ittifaki cewa matan Hausa su ne ba su da wannan kangada. Mace tana ji tana gani za ta kurkuci, tana ji tana gani. Ba ta dauki matakan da za ta gyara gangan jikinta ba. Wannan gyaran gangan jiki ne ke nufi. Idan ka dubi matan Ibo, matan Iyamurai, suna da waɗansu abinci wanda suka sani wannan abincin na gyara musu sinadaran makaman jikinsu ne da za su iya faɗa da shi in faɗa ya kama. Kun dai gane? Amma wannan mace ta zauna ga hafkai ba malam, ba dole kai ta kalle-kalle ba, kuma abu hanyar da za a ba a gyara waɗannan fa. Na ji da ta kasako a wani firar da aka sanya shi a wasa. Burin faɗo nan tun da hikaya nake yi ba ba tsaba ne. Ana aka sanya shi a cikin gidan talabijin ɗin Wisal, yana magana akan abin da zai gyara musu jikinta. Ya ce matan Hausawa ne kawai bata damu da ko nononta ya zube ko ya tsaya daidai, ba abin da ya dame ta. Ka ga nono kamar slippers, ba dole a samu matsala ba. Wannan ba ba tsanki ba, ina hikaya ne, ƙila an fahimci da kyau. Da haka ita bata damu da gangan jikinta ba, da haka mace ta su kurkuci. Kazanta wata kana son zama da ita amma tana bude baki kamar an bude shadda. Dole ne wani lokaci in cutarwa ya cutarwa namiji ka kan hakura da wannan matan, ba lare ba ce zan zama da taka. Ina fahimta. Ko kuma mace ce watsi da sunan al-fitra da manzon Allah ya shar'anta, kaga wata ta bar gashin hammata har ina gansa kuka, wata ta bar gashin mara, ga wuri kullun tsarki ake ana sa ruwa, kullun wurin a rufe, kuma gurin dama ba a bayyana yake ba lantara kashin iska. Ba dole ta kawari ba, dole ta kawari. Da haka dole wannan namiji ya bashi izini akan ya rubi da irin wannan mata. Ko kuma abin nan kaga wata tana da kumba har ta rika jin mamijinta ciwo, ko kuma wata kaga kunninta kana dan lahan kunninta sai ka ji yana wari ko yana daci, ba ta wanke kunni. Albarajum, waɗansu malamai suka ce duk wani kusurwa a jikinka wanda ke ɓoye shi ne wanke shi, yana cikin sunnan fitsa. To irin wannan dai kan kawo rabuwan aure a mafi yawan lokaci. Daga maza kuma akan samu ɗanɗane, wani shi na nan shi na son kowane irin chocolate ya bayyana sai ka ya ɗanɗana ji irin shi. Da haka dole ka samu rabuwan aure da yawa. Ya auri irin wancan, ya ce a to wallahi kuma sai na ɗanɗana iri kaza kuma. Kuma shi ga shi ba hali yake da shi ba. Da haka sai dai ya saki wannan ya samu wani zubin kuma. Wannan na daga cikin kurakurai manya da ke haifar da rabuwan aure. Wani namiji na nan mai ɗanɗane-ɗanɗane ne. Sannan fushi. Fushi idan aka ke ɗaukan mataki na shari'a yana kawo rabuwan aure. Akan ƙaramin abu nan da nan sai ga an fusata. Mummunan zato. Mace ta ga ta fahimci kamar kaza daga mijinta, sai ta ɗauki matakin azabtar da shi. Ya fahimci kamar kaza daga matarsa, sai ta ya ɗauki matakin cutar da ita, daga nan yana iya kai ga rabuwa. Kaga wannan wayan salula yana raba aure a mafi yawan lokaci. Yana yawan ya raba aure. Ka ga mace tana caci cikin dare ƙarfe 2 na dare, kuma ka duba kaga tana yi ne da wani, ba dole ya rabu da ita ba. Kaga yana turo mata hotuna, tana turo mishi hotuna, ba dole a rabu ba. Kun fahimci da kyau jama'a musulmi? Wannan dai yana daga cikin abin nan. Haka nan talauci, aiwa ana batsa sosai a ciki, da haka kaga dole kawo rabuwan aure. Haka nan talauci, talauci yana kawo rabuwan aure. Kamar yadda yake arziki ma na kawo rabuwan aure. Wani talauci ne ya mishi katutu, ko dai matan ta kasa ko shi ya kasa sai a rabu. Wani kuma yanzu arziki ne ya samu, sai ya fara jin ya fi ƙarfin level ɗin wannan matan, shi ke na sai ya rabu da ita. Duk ana samun irin waɗannan matsalolin. Rashin kafa'a, abinda nake nufi da kafa'a shi ne daidaito a ilimi da hankali da wayewa. Sai ɗan birni wayayye mai ilimi sai ya je auro wata can baƙauyiya jahila, ga ta nan bata san kangaren al'amura ba, ya zo ya ce mata ana cutar da musulmi a Libya misali, ko a Iraki. Ta ce menene kuma ke Iraki? Ya ce a Iraki, Iraki na ce. Ta ce ita wallahi bata sani ba, wani ƙauye bata ma san Iraki ba kwata-kwata. To kaga irin wannan ba zai taba zama da ita tattauna na fahimtar juna ba, domin shi ya gabas ne ita kuma ta yamma, ba za su taba haduwa ba. in dai yace suka tauna da ita to kullun cikin bakin ciki da tashin hankali yake da karshe dole dai akai ga rabuwa
kila ma da kishiyoyi masu ilimi su ta dariya
Allah ya saka da akai da algawata Allah kila ma da kishiyoyi su sun san yanda aka sa gaba ita kuma bata sani ba kaga dole dai da karshe hakura da ita komin san da yake mata to haka nan kuma rashin hakuri da garaje wannan ai hakuri da Allah matasan mu suna da matsala jama'a musulmi wannan matsalan na matasa ne da zaran saurayi ya ga ya aure sai ya rika ganin ni in ce mun sai in ci ubanta ko ba su fadin haka suna fadi sai in ci ubanta akan wannan ne bari in ga muku na matashi da ya dade yana bani takeici wai ya aure matan nan sai ta haihu sai iyaye suka zo za a yi mata wanka wankan nan mafi karanci a nuna mata yadda ake tsarki kuma idan dai lalura takan sa mu dauki matan mu makai ABU wani lokaci arne ne ma zai baje ta ba abin da ba zai yi da ita ba tsarara za ta zauna a gaban arne ya sa hannu a tsarecin ta yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza min babi aulaka katta ko uwarta ta dauke ta kai ta bayi ke mata wanka ta nuna mata inda ake tsarki wai wannan ustazin wani shi ba da zai ga mishi tsarecin mata sha 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 na rantsa muku da girman Allah akan wannan ya take ta ko shi in dai da ai mata wankan nan ga rubu da ita wannan irin rudani ne da rashin hankali irin wannan garajin da mu matasa muke gurin rabuwan aure ba zai kai mu ga gaci ba ka zauna ka zama ne tsatse ka rika kikkirfa abubuwa shi yasa duk namiji duk saurayin da ya rabu da matarsa in dai an bincika an samu matsalan ba daga matan bane to don Allah duk gidan da yaje zai aure a sanya ne sadaki naira 250 to sai dai ko matsalan aka tsananta mishi zai ce to auren ba lalai ba telefon furin dauke wata hanya to a dai sauka ma ni a roki Allah ya shirye shi shikenan dai kawai gaba kura ba su yaki to kaga san duniya na raba aure san duniya ga mijin ko ga matan wani wata za ta yi tsammanin za ta samu duniya iri kaza in ta rasa kuma shikenan sai matsala wani zai tsammanin zai samu duniya iri kaza daga iyayenta in ya rasa kuma sai matsala sai kuma karin aure da mu maza muke yi wanda Allah ya shar'anta mana duk da yake ba karin aure ba abin yabo bane kai tsaye ba kuma abin zargi bane kai tsaye yana da fuskoki da dama ne mutumin da yake bayi da shi yana zaune a gidan haya daki daya da shi da matan shi da ƴaƴan shi hudu ko biyar wannan yar ta kai shekara 7 8 sai ya samu wata raran 300 don Allah aure ya kamata abin da ya wajaba kan shi ne dan samu dan wani daki ne dakuna biyu ko uku ya tsaya amma sai waye ce zai ƙara aure saboda sha'awar zuci wannan ganganci ne da kuskure to gashi an nuna min tabbas lokacin ne ya riga ya cika kuma ina jin yanzu mun samu kusan gab da awa daya amma akwai gaba guda biyu in an bani minti biyar in karishe to in kuma an ce tsaya nan tsaya Allah ya saka maka da alkhairi to kaga ire-iren waɗannan abubuwa guda 19 da muka kawo wanda suke ruguza gidan aure suke kawo sake-sake to suna haifar da munanan tasiri a cikin al'umma wannan dai ya nuna ana wasa da ayoyin Allah ana wasa da dokokin Allah da shari'o'insa Allah ya shar'anta aure ne don a yi saki koko don a zauna lafiya don a zauna don a yi zaman aure Allah subhanahu wataala ya shar'anta aure akwai manufofin aure da Allah yake son a cimma Qur'ani ya kawo wasu sunna sun kawo su ya ce litaskunu ilayha waj'al bainakum mawaddatan wa rahma a wani hadisi ya ce domin a sami yawaita al'umma to amma kuma yanzu an zo ana ta sake-sake wannan ba a toza ta dokan Allah da shari'arsa ba an toza ta dokan Allah da haka kuma duk inda al'umma ta toza ta dokan Allah to a baya ne magana cewa Allah mai daukan fansa ne sai Allah ya dauki fansa akan haka in kuka yi ta sake-sake sai Allah ya yawaita zinace-zinace a cikin al'umma sai kuma fitintuni da bala'o'i da cututtuka marasa iyaka sai su mamaye al'umma kuma wannan tozartawa ne ga haƙoƙan masu rauni kaga da mata da yara suna da haƙƙi na musamman a wuyan al'umma idan ya zamto ana yawaita sake-sake to mata za su rasa masu kula idan mace ta rasa mai kula to bala'in da ke cikin wannan ba ƙarami ba ne shi yasa hadisi ya ce tallafa ma wadda ba ta da miji yana da wani falala na musamman a wurin Allah to idan ya kasance mace ba ta da wanda zai sai mata sabulu ba ta da wanda zai sai mata omo ba ta da wanda zai ba ta abinci kana jin ba za ta nema ko ta karfi da yaji ba. Wata mata ta kawo min kuka cewa wallahi sun rabu da mijinta, gidan iyayenta an takura mata, an yi kaza an yi kaza, sai take ce min don Allah akwai tsohon saurayinta shekara 20 baya, don Allah ko na san nan ban shi bashi in bata, ta kira shi ta roki don Allah ya aure ta. To da ne masa magana yace ba zai iya aurenta ba, yace ba zai iya aurenta ba, gaskiya ba shi da halin wannan. Amma to da ƙarshe abin take ce min shine to don Allah ci gaba da soyayya. Me take nufi? Kawai tana da neman wanda zai ɗauki rayuwarta ne, ko me zai biyo ba ita wannan. Wala takhafu uqbaha, ba ta tsoron abin da zai biyo baya. Haka nan idan aka saki uwan yaro, to yaro fa zai zama rasa gata. Rashin gatan nan zai gurɓata tarbiyyar shi, gurɓata tarbiyyar shi kuma zai iya jawo matsaloli bila adadin a cikin al'umma. Kaga shaye-shaye, kaga ɗauke-ɗauke, kaga bin ƴan daba, kaga fara suka, kaga luwaɗi, matsalar da ta yi yawa a yanzu. Duk yaro idan ya rasa irin wannan gatan zai jefa shi ashe rabon aure ba ƙanƙanin shari da bala'i da tashin hankali ba ne. Mun kawo yawaitan zinace-zinace da keɓe wanda yake cutarwa. Mun tabbatar da cewa zai zama taimakekeniya akan sabo. Idan ana yawan rabuwan aure dole ne banna ce ta yawa, sannan kuma zai yawaita damuwa da baƙin ciki, domin mace za ta yi ta baƙin ciki, ‘ya’yanta za ta yi ta baƙin ciki, wanda wannan kuma zai jawo shaye-shaye, wani lokaci ma har ya gurɓata tunani, ya kawo rashin hankali ko makamantan wannan. Sannan kuma zai kawo rabuwan kan al’umma, saboda a mafi yawan lokaci duk inda aka yi saɓani sai kaga da dangin mata da dangin miji an yi cijan-cijan haka, sai kaga waɗansu sun koma suna jan haushin wasu abokai haka nan, sai ga an koma ana abin nan. To za ka ga matsalolin dai sun riga sun abin nan. To cikin hanyoyin magance waɗannan matsalolin duka da sabayin aure da rabuwan aure, akwai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha baynahuma sulhan was-sulhu khair. Idan mace ta fahimci mijinta yanzu bai son ta yana kaza yana kaza, to domin dai ta ci gaba da zama a gidan aure, tana da dama da za ta ce to ni na yadda na sarayar da haƙina, na ba kishiyoyi na, ba ni da haƙƙin kwana a kanka, ba ni da haƙƙin ciyar abin nan a kanka, amma dai ina nan a ƙarƙashinka, abin da Allah ya baka kawai ka bani. Musamman wannan ga wacce ta ɗan fara tsufa, tana iya yin wannan domin dai a zauna lafiya, a ci gaba da ɗinkewa a zaman gidan aure. An yi irin wannan a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama, tsakankanin Nana Saudatu da Nana Aisha. Ta ce ta ba Nana Aisha kwananta, ta ba ta kuma ɗan sako na wajibi, abin da dai aka ɗan samu kawai a bata a matsayin sadaka. Babu laifi a yi wannan. In namiji ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo hanyoyi, ya ce in aka samu mace ta kangare ma miji, to fa'idhuhunna, ai ta musu wa'azi da nasiha da jawo hankali. Wahajiruhunna fil mabaji'i, in wannan bai amfani ba a ƙaurace musu a shimfiɗa, in wannan bai amfani ba Allah ce wadribuhunna, a dige su dukan da ba zai karya kashi ba, ba zai tada fata ba, ba zai zubar da jini ba. In duk waɗannan ba su yi amfani ba, to fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, sai a gayyato dangin miji da dangin mata a zauna a magance matsalan. To in duk bai amfani ba ne, to kuma shikenan sai a gaji ga saki a gurgurdan haƙƙoƙa da ƙa'idojin da muka kawo a ayan farko na cikin suratul talaq. To wannan dai a takaicen takaitawa, ai hakuri da abin da ya samu, na tabbatar da ban ba abin nan haƙƙinsa ba, amma ina fatan gafaran Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya rufa mana asirin mu duniya da lahira. وصلى الله وبارك على النبي الكريم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
To kuma kan Allah ya saka ran khairi duk da mallan ya dauki abinan. A yanzu zamu ba Malam Aminu Alkali Sa'ad ya jimana ta'aliki kaman yanda yake a cikin takarda, sai dai muna ganin zamu dan gaggauta abun saboda muna da janaza bayan wannan muhadara insha Allah ta'ala. Na'am.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته ومن اهتدى بهداهم وسن بسنتهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا الصواب وجنبنا الأخطاء. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komi da ya bamu ikon haduwa a wannan daki daga cikin dakunan sa dan mu tunatar da junan mu al'amuran da suka shafi addinin mu musamman al'amarin da ya shafi aure to alhamdulillah ina godiya ga su shugabanni da suka shirya wannan da duk wanda kuma ya bada kansa yazo don ya halarci wannan da wanda ma bai samu zuwa ba saboda wani dalili daga cikin dalilai amma zuciyarsa yana nan duka muna godiya Allah ya saka mana da alheri baki daya da farko ina mai cewa ku sani Allah bai bambance dan adam da sauran halittu da hankali ba face sai dan yayi aiki da hankalinsa don haka ina son ku bani hankalinku musamman ma shi kanshi muhadaran ma mai zaman kanshi muhadara ce dake jawo hankali ba surutu ba wani hayaniya domin abinda ake so kenan abinda ya dabi jama'a kenan to shi bayanan da malam ya gabatar cewa muhadara ne wanda yake mai zaman kansa wanda kuma dukkan ka'idodi da sharuɗan da muhadara ke ake buƙatar ya dauka wannan bai dauka ba saboda agurguje aka yi shi to ni an ce zan yi ta aliki to kun san akwai aran kalma da ake yi idan mutum yana karanta law bai riga ya gama ba bai je law school ya dawo ba amma za ka ga sauran jama'a da abokai suna sun fara kiran shi barista idan mutum yana karanta medicine a jami'a bai gama ba amma za ka ji ana ce mishi doctor tuna ita zurfafa tunanina lokacin da malam ke gabatar da muhadara din shi in ga cewa ban taba jin ana ce ma wanda yazo yana muhadara akan ka'idojin aure da sauransu irin na kotu ban ji ana ce mishi alkali ba na so in ce ne alkali malam Abubakar Jumare to kar a ce nayi zarbabiya na kwashi sunan da bai cancanta a bashi ba in bashi domin bayanan da ya rinka yi kamar dama can yana aiki a kotun ne ko kuma alkalin ne kuma talikin da aka ce in yi ai yana yi ne yana tafiya da talikinsa sai dai rashin lokaci to Allah ya saka da alkhairi gaskiya abubuwan da na hango wanda har na iya miƙewa in ce wani abu a kan shi ko in yi bayani a kansa gaskiya suna da yawan gaske na rasa ma inda zan kama tsakani da Allah to sai dai zan yi abu wanda yake na jawo hankali miji da ake kira miji to ya ɗauka cewa shi ne direba matar shi ko matar shi da 'ya'yan shi a gida ya ɗauka su ne fasinjoji gidan nashi kuma ya ɗauka ita ce mota iyayenta da iyayen shi ya ɗauka su ne uwayen gidan shi da suka ba shi mota ya ja saboda haka ya san irin tukin da zai yi ko su kwace motarsu na san an fahimci wannan Hausan to shi malan duka abin al'amarin akan saki ne duka haka man misali wannan littafin sunan shi ma Abdullah bin gaba daya a dunkule duka yana magana ne akan saki da irin nau'uka na saki da irin abubuwan da mutane ke yi da saki to in ka ga abin da ke faruwa yanzu a kotu sai ka laluba ga baki da cikin littafin bashi zaka laluba bashi to sai muna yin aiki da wata ka'ida ta usul to dazu linnasi a qadiyatin ala qadari ma hadasu min alfujur ko bi qadari ma hadasu min alfujur irin abinda mutum ya jawo makansa sai mu hukunta shi da wannan abin da ya jawo makansa la yazuka wabala amri to idan muka lura da al'amuran yau da kullun da kuma zamantakewar miji da mata da sauran yadda abubuwa suke tafiya idan abu ne wanda yake za a lura shi nau'o'in da ake magana na saki dinnan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai masu saki da daman gaske wanda duk waɗannan nau'ukan da aka faɗa ma ba shi a ciki amma kuma suna yin irshi a matsayin saki dole sai dai kai kiyasi kuma da cikin nau'uka din to an yi magana akan rashin ilimi jahilci yana kawo abubuwan da zai sa saki to shi saki dai kalma ce kwara daya mai dauke da nau'uka daban-daban to amma shi saki ka dauka abinda zai sa ayi saki sabani kenan tsakanin miji da mata ko kuma wani irin nau'i ne na sabani to ka dauke shi rashin lafiya ne to shi saki ɗaya ne daga cikin magungunan da ake gwadawa a ga zai yi ya warkar da wannan ciwo ko ba zai warkar ba to saboda ka karka aukar da shi nan take sai ka gwada wasu magunguna din daban domin Allah tabaraka wataala kamar yadda shi wallati tahafuna nushuzahunna fa'izuhunna me yasa zaka tsallake dukka wannan abinda Allah ya ce kai sakin ai maganin da aka fara baka kenan fa'izuhunna kai wa'azi ka kawo nasoshi ka kawo ayoyi inda ma wasu ki kawoyi ka kawo da misalai abin bai yi ba ba a ce kai saki ba sai aka ce to hajuruhunna fil mazaji a kaurace musu a wurin kwanciya daki ɗaya ne kuke kwana to sashin fidanka daban nata daban dole a shimfida ɗaya za ku kwana safuskan ka gabas ka sa nasa yamma idan a gado ɗaya ne dole sauka ƙasa batta a sama in tana ƙasa ne kai ka hau sama in tana waɗaka ne kuma shirayi in tana shirayi ne kuma falo misali duk wannan shine wajiruhunna amma ba a ce kar kai magana da ita ba wasu sai su kuma dauke wajiruhunna sai su dora gaba shine muhallin shi tunda yana fushi da ita sai ya kama gaba ita ba za ta yi magana da shi ba zai magana da ita ba a ko da za ta zo ta ce maka ita na neman rabuwan aure saboda baya magana ta yau wata ɗaya kenan bai magana da ita to wata ɗaya aka ce in kai mishi magana yana da ilimi ne yana zuwa majalisin karatu sai ce ai an ce wa hajiruhunna fil madaji an ce fil madaji aka ce kai baka ji an fassara maka ma inda za ka kaura can ba to ire-iren waɗannan in ba don Allah ne ya shirya haka ba kai ka sa yaqini ka yarda ka yi imani cewa wannan abin zai yi magani tunda haka Allah ya ce amma ga zahiri in ka kalli abin in a zahirance ne inda zuciya ne ko hankali ne za ta yi aiki ai sai ka ce ba zai hankali ba domin akwai wanda in ya kaurace mata a wajen kwance shi ne zai ladamtu ba ita ba shi domin shi mai karfin sha'awa ne kullum zai kwana gaban shi na faɗi yana zullumi da dai za mu shirya fa kaga sai dan samu abin nan ko ba haka ne ba shi ba zai iya kaurace wan ba amma ga shi Allah ne ya umarce shi amma ka sadaukar ka sa karfin zuciya kawai ka yarda haka Allah ya ce to ka bi yadda ake matakan to sannan in ka kaura shi mai aiki ba sai Allah ya ce wadribu hunna yanzu mace za ta kawo kara a kotu za ta yi kwalliya za ta sa jan baki ta sa jan gira jan ido jan menene ta sa rataye jaka ta maki ma sa hijabin ma ta yafa gyale da takalmi mai tsini ta zo muka kotu sai ta ce ina neman rabuwar aure saboda ya duke ni ko yana duka na ba asarin duka tare da ita sai asarin kwalliya amma ta ce ya duke ta shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ce darban gairu mubarrahi duka ba mai cutarwa ba yana da sufofi guda hudu kamar yadda malai ya faɗa kare karya mata kashi kare kumbura mata jiki kare ji mata rauni kare zuza mata da jini duk dukan da miji ya ma matan shi ba ɗayan hudun nan ba ni ba na ɗaukar shi a duka na ɗauke shi duka ne ladabtarwa amma in ko ya fitar da wani asari daga cikin waɗannan abubuwa guda hudu kaga ai dole ne a ce mishi me yasa mai kai ka haka sannan kuma mafi yawanci dukan da aka ce yayi dan ya ladabtar da ita za ka ga ita ta jawo duka kamar yadda ya bada misali tun a farkon bayaninsa za ta wani ma iyayen sun mutu ba masu ranar dare ba ne za ta nuna kabarin wace ce dan kabarin wanda ke wancan kabarin da kaza in ka isa kai kaza ko kai kaza to me zai shigo zuciyarsa ai zuciya ita tana zaune kwal ba komai a cikinta to duk abin da ka sa mata a lokacin za ta karbe shi ai kana sa mata abin farin ciki za ta karbe shi kana sa mata abin bakin ciki za ta karbe shi to in aka jefa mata abin bakin cikin dole rai ya baci to rai ya baci kuma zai kai ga saki to sai mutum sai kaga in ya zo shi mai zuciya ne sai ya tsallake wadannan malamai ma da suka zo dan saboda su zuwa maka dukan fa ba na cutarwa ne ba in ka duba shi ne tafafiku zaka san ce ka zarfin kummi kaman ka sa dan bakin bubari ganka ne haka dan buge ta da shi to yace mace tana ganin duk inda wulakanci yake ya kai gayan wulakanci duk inda aka dauke ta mutumiyar banza mara kirki ya kai inda aka buge ta da hannun bubari da to ba za ta yadda a dake ta ba ba za ta yadda ta yi abin da zai sa a dake ta da hannun bubari da to misalai da zan baku ina so in baku misalai a gurguje tunda dai kamar da na faɗa yana yi yana tafiya da talikin sa ne misali da jahilci zamantakewan aure da jahilci akwai wani mutum da yake da yara guda biyu wata mata tana da ƴaƴanta guda biyu duka maza to su ma su kowanne ɗaya daga cikin ƴaƴan nata ya haifi ƴa mace kaga ƴaƴa mata kenan to sai uban ɗaya ya rasu to sai ita mahaifiyar ta su sai ta ce mashi ɗaya in ya tashi aure ya aurar da su gabaki daya na'am ni tashi aure to ya hada su gaba daya aurar da su to sai ya hada su ya aurar da su to ita kakan ba ta nan to ko lokacin da ta dawo daga tafiya sai ta ce ina aka kai wanci ashe irin masu al'adan sadaka din nan ina aka kai wanci an kai wanci gidan wani an ba wani an kai wanci gidan wani an ba wani ta ce ba zai yiwu ba ki kira dan ta kama shi da fada ta ce wato dan kaga wannan uban ta yaro sai ka kai ta can gidan me yasa ba kai yanka ba sai ta sa lullubi kawai sai ta tafi da zuwa sai ta ce fito ke fito bayan an yi wata daya fa ke fito sai ta fito sai ta ce koma nan sai ta taso washan nan ta ce ke koma nan ta gama to kun ga nan wajen akwai wani hadari akwai wata matsala ilmiya a cikin wannan asar wannan sarkakiyar to sai mijin ɗaya daga ciki sai ya taso sai ya zo ya same ni sai ce Allah gafarta malam da Allah kana ganin akwai laifi sai me ya faru ya ce kaji ni fa ba na nema ne ba ba na kashe kuɗina ne ba an bani ne kyauta to malam ni na damu na iya cewa kaza kaza shi a gurin shi in dai ba wani matsala shi abin nan to ko da matsalan ba zai iya ba balantacin da shi kaga wannan mijin an bashi ita in ma ka shira wancan magana tunda ba a tsananta da yawa ba ko wajen kulla auren ai kul adun nau'ukan auren ya kullu maganan sadakan sadakin ne kawai a canza musu suna maimakon sadaka da ita to in ma ka dauki auren nan ya tafi a daidai to ya fi sadu da ita shi mijin wannan ma ya sadu da ita kun fahimci wannan to yanzu ta fito da wannan ta ba wannan ta fito da wannan ta ba wannan ba tare da istibra'i na wancan ba wannan ma ba tare da istibra'i ba ba tare da an bata auren ba idan gwamnati ta kafa doka to ba fa ta sake kawo wani doka akan wannan abin sai ta yi amending ta cire wannan sannan ta ce ga madadin shi to ba a ce an bata auren ba don an ce an bata auren kaga an yi hukunci na farko to wannan kuma ko an batan ba da yajin da aka canza mashi shi ba ya zura mata ido ba ya sadu da matan shi akan saduwan da wancan na farko yayi da ita wannan shi ma ya sadu da wannan matan da aka canza mashi akan saduwan da wancan yayi da ita idan yanzu aka ji labari aka bata auren kuma sannan akwai kome tsakanin su za a iya cewa kin koma dakin ki ba a ce wannan koma dakin kaga ta abi da tarimi kuma ya shigo kun ga matsala irin waɗannan kun ga wannan kenan na biyu akwai wanda ya saki matar shi saki uku ya zo wani abu ya sake faruwa ya yi na hudu kaga ashe an ci gaba da zama ma'ana uku kenan bincike daga cikin bincike ya sa sai na gano cewa ai ma da ne uku yanzu wannan na hudu ne sai na sa aka kira iyayen ki kun san halin zaman da ƴaƴanku suke ciki ko musan suke sai musani musamman uban shi mahaifi da yaji wannan sai ce to shi ba za a wannan arnancin a gidan shi ba kuma washi mutumin kauye shi ba za a wannan arnancin a gidan shi sai je kofar ɗakin yaron to jama'a suka taru suna tunanin in yaron ya zo fitowa ki da zai kama shi da ke shi sai suka lallashi uban suka ce yayi hakuri zai fito yarinya aka ce ta tattara kanta ta kwashi sai yaron ne ya tashi sai je gun wani malami a garin su da ake kira malami da ya je ya same shi sai ya ce kaji ga ma babana abin da ne sai haka aka yi ce sai ya sa takalma shi mu je gidan su waye suka san cewa ka saki matan ka saki uku ce da wance tunda mata ne a gida da wane shi zo a kira su duk aka yaso kowa yazo ce e saki nawa aka ce kai saki saki uku ce saki uku kai ko ce kace ni wane ce ina mai da wanci na mai da ni wane na mai da wanci ni wane na mai da wanci nawa kenan ce uku ce aikin banza aikin wuce sai ya tasowa dishi ya gyara mishi kenan kun fahimta to aka taso aka zo kai na shi to ina malami aka ce shi to a kira shi kai alaga mata malam mai kai ka wannan aiki haka da sauransu sai shi a wallahi ni ban ni aini ina ce saki biyu ne ko dai sai in saki biyu ne ko dai za a kira ka ne shi yaron ya sani akan me za a kira ka ko saki din saki biyu ba kauyen kauye da take kauyen kayo ta san abin da ake ce mu saki uku ko ba sai karatu ba ta san da saki uku ko ba sai karatu ba ta san da haila jinan haila sai dai a ce hukunci shi shine zai rikice mata in ba karatu kila an fahimta to shi ma kaga akwai irin wannan to suna zuwa kaga dole jahilci kenan gaban da malaye magana kin na ba da misali akan jahilci to kowace gaba za ka ga akwai misalan da zan bayar waki ne wanda ya aiko a gabana to sai dai kawai babban abin da zan ja hankali akan shi wanda ya bani tsoro kwarai da gaske tsakani da Allah ya bani tsoro na fa zauna a nan cikin wada shekara na biyu da rabi na zauna a sabon gari wata na bakwai na zauna kuma a kauye shekara wajen 15 saboda haka duk irin wannan kuwa mashara da na kauye da na birni na riga na sani na kauye duk abin da zai taso zan dauke shi jahilci ne da rashin ilimi na birni kuma da ilimin ne amma kuma an sa son rai da son zuciya kuma shi yafi yawa musamman kuma janibin wanda suke da hawan sunna cewa su ahlus sunna tsakani da Allah mutum zai zo ya maka abubuwa akwai mushkiloli da yawan gaske misalin da zan bayar wanda malam kwata-kwata malam a jawabin shi ma bai tabo shi ba domin bitinanin shi ma ba zai kai wai wannan abu zai faru ko ba zai faru mace akwai matan da zai ce malam na zo karan miji na ci akan mene ta ce malam duk saduwar duniya zai yi da ni ta baya na yake yanzu gashi har ya sabbaba mun rashin lafiya ta ce akwai lokacin da aka yi mun wanki kamar na dan Kano matsutsotsi suke fita ta ce to menene yanzu ta ce to na zo ne in yi karan shi malam Murabu shi baki da yara da shi ta ce tana da yara da na dauka zan gan su yan haka ta zo da su da zan su manya manya na su ta masu ki da sunna sai na ce to ku fita waje da suka fita na ce sun sani ta ce ba su sani ba ta ce yanzu in mun shiga kotu an aika an kira shi ranar shiga aka zo aka shiga kotu za ki zo na ki zayyana ba ki jin yanzu kin tona ma kanki asiri ba ki jin yanzu kin tona ma mijin asiri ba ki jin yanzu kin tozarta ƴaƴakin kin kunyata su a idan duniya ba su iya mururi cikin jama'a domin mai shi magana a kotu wato kamar sako ne a duniya ko ina ba hana kowa ya zo ya ji ya zo kallo ya so ya rara abin da za a yi ba amma abin da nake baki shawara shi ne tabbas rabuwa da shi wajibi ne kuma ina baki goyon ba duk yadda za a yi sai an raba auren nan amma ki yi haƙuri ya cutar da ki ya gama cutar tun zuwa gwamma ga magunguna ta ce ga shi ka gan su sai na ce to a can da ƙara aka soke wannan ƙara sai na ce a mai da shi tana neman rabuwan aure bisa hulɗi nawa ne sadaki ta ce 10,000 cike ba shi Qur'ani ya ce wa in khiftum an la yuqima hududan lahi fala junaha alayhima fi maftadat bihi ki fanshi kanki cikin wannan hadari da cikin irin wannan zama da ke kifanshi kanki da shi kuma kin ga fansan kai din gashi dai ya cutar da ke kuma ki dauki kudi ki bashi nace karki da mu ai fansa ne tunda zaman naku akwai tsare dokokin Allah ne Allah shi ai doka ce ta Allah fa'tuhunna min haythu amarakumullah Allah ya umarce shi nan ba umarce shi nan ba saboda haka bai kamata ba saboda haka abin da nake ba da shawara kawai shine ki bai mu 10,000 ki iji kawai sai yadda aka canza tace kin ga duk kosu da ƴaƴanki da duk kowa ba wanda ya san dalili tace wallahi tallahi a duniyar nan na Allah ba ta saba ga mu kowa halin nan da ake ciki ba in dai ba asibiti taje ta faɗa ta shiga dalili ba sai ita karan kanta sai kuma ni da ta zo ta ga ma yanzu tace to kin ga an samu rufin asiri yanzu kina wucewa za a ce jima can nan kaza kaza wani mai rike sirri ne baya magana da abin da bai shafe shi ba wani kuma wallahi ba zai iya hakuri ba yana sha'awa ya kosa kamar ana tsungule shi ya bada labari saboda haka nan in aka yi haka kin ga duk an rufe wannan ya yanki su ga cikin al'umma ba za a nuna su a ce maman su ko kaga ka wani lokaci ta taba zuwa kaza kaza kake mamaki yadda abin zai watsu to a wannan dalili muka ce to ba haka nan ne ba to aka yi haka nan da zuwa yazo ce Allah shiga mata malam ni ina son mata na ina biko na ce a maganan biko a hulɗi bai taso ba tun da ka ga mace ta ce za ta baka wani abu ta fanshi kanta yayin da kuka haifa wato abin da ya koro kwado daga ruwa yaje ya fada wuta to wannan abin da ya koro shi yafi wutan zafi saboda haka nan kawai kai hakuri dole ka lance ta ce sadakin ka 10,000 lokacin da aka yi auren nan haka ne yace kwarai haka ne ci toje ka na baka sati guda kafin sati guda na yi rudin kawai na raba aure kawai ce in baka yadda baka dauka gagara in ka dauka gagara za ta nemi taimakon Allah a kira injin ruwa da sauran su ta faɗi duk abin da ya faru an san kar hankai mata ita sai ta tafi da mutuncinta da girmanta kai ko ka tafi tsidan ne la'anan ne to dole sannan aka samu haka to idan yanzu muka ce za mu rinka kowane gaba nan da malam ya tabo mu bada wallahi sai na bada waki a kai shi abin da ya faru wanda ra'ayil ayni ya zo gaba na nayi hukunci a kai shi in ka ce in dauko maka shari'a ma zan iya nuna maka gashi to abubuwa sun yawan gaske sannan kuma samari masu asiri samari kuma ahli sunna na rantsa da Allah wallahi amma asiri su asirce mace duk da an ce wallahi fulu sahiru haisa ta dan karkai imani zai tasiri ka yadda Allah zai iya kare ka amma Allah yana iya sa abin ya same ka da ya zama jarrabawa gare ka ko ba haka ne ba to amma akwai da suke akwai wanda uban yazo ya same ni da uwan suka ce dan girman Allah a raba yarinyan da ma a raba su dace to me yasa za a raba su ce kaji abin da ke faruwa to saboda haka kawai tace ko yaya abin nan kaga da aka sa ta dingirgima shikenan sai iyayen suka zo suka ce to aje sai ni ce to aje police station a bincike saboda wasu magana da suka fada sai suka ce kar a hada ta da su kar a hada ta da shi inji iyayen da aka kira shi mu ba mu san da wani me ya matsala ba da yazo kaga da yayi haka wallahi mutane na kallo kafa kawai sai dan takali kafanta shikenan ta rikice tace ita me yasa za a kawo ta nan dan me ne ita dakin ta kawai ta sani sauran su akwai da kuma tace idan ta fito ko sai ta ga kawai da kofofi sun mata barkatai hayaki kuma do a kulle to ranar da Allah zai gajarta abin ya riga ya kulle ta a cikin gida kamar yadda malam ya faɗa din nan cewa shi mutum ne wanda bai son ya ga matan shi tana magana da wani bai son kaza abubuwa dai da yawa irin na kishi din nan ka san akwai kishi wanda yake ya tsananta wanda ba irin shi zaka yi ba domin kishin ya tsananta har ubanta ma ba za ta gaisa da shi ba akwai wanda ke da wannan kamar yadda malam ya faɗa ce samarin mu na yanzu kuma to abin ne ya wuce misali fahimtar sunna to wasu kuma har ma gejin da sunnan aka ce a fahimta sun wuce dan zan aure yanka tunda muna musalla a masallaci muna kafada a masallaci to za ka ga mutun ya dan shigo maka da wani abu na raini haka shi mai son wai saboda wai yana ganin sunna ce to sunna ta ce a rashin kunya sunna ba ta ce a girmama juna ba eh so na ka nan ka bashi girman shi koda kai ka girman shi ne amma za ka aure shi to ka bashi girman shi ka bashi matsayin shi to wuce wannan misalin in ka ga wanda mutum zai gawa da sauransu shi kai ya kake wallahi kuma shi ya bashi ya ga matan nashi ga shi ga uwanta ga ubanta ga mahaifin uban ga mahaifin uwan ga wanta duk a gardin sauransu to ka ji abin da faɗa ce ƙarya kake na ce ƙarya kake ubanta ko uban matan nashi kuma ga matan to ya da al-sunna ya ce ai haka sunna shi a sauƙaƙa al'amura sauƙin al'amura ne ake so a samu zaka amma ka girmama shi ka bashi girman shi shi yasa na ce muku wannan mawdu'in in mun ce zamu buɗa shi in mun ce zamu faɗaɗa shi to abin yana da tsawo yana da yawan gaske ciwo ne wanda ke damun jama'a kullun da sauransu to amma babu abin da yafi dacewa babu abin da zai magance shi ne a koma zuwa ga karatu a kowane irin fanni a karance shi kuma bayan an karanci wannan fannin kuma a yi aiki da shi a sa shi a aikace to sai a zauna lafiya Allah ya sa mu dace subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
Allah ya saka da alkhairi kun ga bayan mun ji muhadara kuma har ila yau mai taliki ya yi bayani bisa kwarewarsa a fagen aikinsa ya fito man da abubuwa fili yanzu insha Allah ta'ala saboda kwarewar lokaci ba za mu ba da mission da yaka mata mu ba ma shi wanda zai tsokaci ba za mu ba shi minti 5 ne shine Dr. Kabir Asgar wanda insha Allah ta'ala zai mana tsokaci na minti 5 tawakkala
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. bayan godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da salati da sallama da gaisuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Babu shakka wannan matashiya ta wannan tattaunawa matashiya ce mai matukar muhimmanci, duba izuwa ga cewa wannan yana daga cikin matsalolin da suke damun al'umman mu a yau. Babu wanda zai yi jayayya akan cewa da za a dauki kididdiga watakila a nan yankin tudun jukun hala iya samun kowane gida akwai bazawara watakila, wato zai iya zama kenan matsala ce a cikin kowane gida. To irin wannan tsakani da Allah kamar yadda malam ya faɗa tun farko, Malam Abubakar Jumare hafizahullah, yana buƙatar bincike mai zurfi, yana buƙatar ya zama akwai bincike na abinda ake cewa field research a gidaje da kotuna da wuraren tarurrukan jama'a da masallatai da aji ta bakin malamai mabambanta waɗanda suke suna yawan sulhu tsakankanin ma'aurata, limamai da sauran dattawan anguwa, sannan a iya fitar da bayani akan menene dalilan mutuwar aure. In ba haka ba sai dai a yi ta irin wannan tsokacin. Abinda zai baka mamaki shine dalilan da ke sa a kulla aure su kansu suna kashe aure: soyayya, ilimi da dangantaka. Abinda aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa ana auren mace dan ɗayan abu guda hudu. Tsabaragin soyayya yana sa aure ya mutu. Sai da zaka tarar ma'aurata ba sa iya ba junan su uzuri saboda soyayya. Haka ilimi da aka ce ana auren mace dan iliminta, tana iya ilimin ya sa mata girman kai auren ya mutu. Haka dangantaka li hasabiha yana iya sa auren ya mutu, haka kuma kyau din nata. To kaga in ya zama na abubuwan da su suke kulla auren tun asali suna iya kashe shi, to ina kuma ga wani abu can daban mun ba da aula ya zama sanadiyar mutuwar aure. Wannan abu na farko kenan, mun san cewa dalilan ba su da hasar, ba iya kididdige su. Abu na biyu da nake so ne tsokaci akai shine ina ga illa mafi muhimmanci da ke biyo bayan mutuwar aure babu kaman makomar yaya. Galibi mutanen da suke cikin al'umma matasa waɗanda ake kuka da su akan cewa sun zama ma al'ummar kansa, sun zama matsala a cikin al'umma. Idan ka bibiyi tarihin rayuwarsu zaka tarar galibin su yaya ne daga broken homes, daga gidaje waɗanda suke daidaitattun gidaje wanda suka daidaice sakamakon mutuwar aure ko lalacewar dangantaka tsakanin iyayensu. Mafi yawansu da wuya ka ga gidan da yake lafiyayyen gida ana zaman lafiya a haifar da ƴaƴaye irin waɗannan da suka dami al'umman shi, masu shaye-shaye da masu ɗauke-ɗauke da kisa ma da bai zama wani abin a zo a gani ba, da masu fyaɗe ga sunan iri daban-daban sai iya waɗanda ka ji labari ko ka gani. Galibinsu sakamako ne na gidajen da suka tarwatse sakamakon mutuwa aure. Ina jin ƴan uwa za su iya amincewa da ni akan wannan, kuma kowa zai iya tana wani misali da ya sani. Kaga wannan illa ce babba da ta shafi al'umman mu a jumlace. In kana ganin kai wai ba a yi a gidanku ba, to za a yi a makwabta, za a yi a anguwa, kuma zai zo tasirin abin da ya shafi kowa, a rasa yadda za a yi da matsala. Baya ga haka, da gaske abubuwan da nake hange tabbas suna jan lalacewar zamantakewa akwai tasirin baƙin al'adu. Kamar yadda malam ya ambata a can baya, da iyaye su suke ma ƴaƴansu faɗa idan mace ta yi yaji babanta ba zai tsaya ya ji mai uzurinta ba. Tun kafin ya shigo gidan mutanen gidan za su mata kashe da kin san idan baban wancan ya zo ya ganki jikinki zai ga miki, da haka koyi ta za a yi. In ya ganta da shi da ita da iyayen nata duk sai ya saba wa kowa, ba damuwan shi ne ya ji mai laifin ba tukunna, kawai ta koma gidanta. To amma yanzu a ce ubani zai tafi har gidan da aka yi wa ƴanshi aure ya je ya fito da ita ya fata mota ya dawo ta gida, ko ya aika mata da kuɗin mota wani gari i gari cewa ta shigo mota ta dawo. Kaga sai ya zama waɗanda suke kulla auren su ne kan gaba wajen kawo mishi tarnaki. To wannan tasirin al'adu ne irin na baƙin al'adu, yawan karance-karance da muke da kallace-kallacen fina-finai da kuma sha'awar komai irin na nasara da muke a ce ai su turawa kaza suke da sauransu. Akwai wata gaba da nake ganin ya kamata a ce musamman alƙali ya tattauna akan ta, ban san ta ina za a fara ta ba, shine me yasa mu a nan ƙasar ba mu da wato dokoki na gwamnati waɗanda suke tsare zaman iyalai? galibin kasashen Larabawa suna da irin waɗannan dokokin kuma dokokin nan ana bin su kware da gaske ma'ana misali yanzu akwai kasashen da idan mutum zai aure na biyu to sai idan hukuma ta yi certifying cewa a tattalance da kuma a ƙarfin tunani zai iya rike mata fiye da daya sannan ya halasta ya aure sai an bashi wannan tarhis din wannan license din sannan zai yi aure na biyu in ba haka ba in yi aure na biyu alƙali zai yi daftar da shi amma muku kaga kawai da zaran kaje kana sanya shikenan kawai zaka yi kuda da bashi kuma na gane wannan jama'a ya kamata a ce akwai dokoki watakila akwai su amma idan muka saba a kasashen mu ba a aiwatar da su ban sani ba ba masanin shari'a bane ne sannan abu na ƙarshe da nake so na tuna mana shine maganganun da mallam yayi a ƙarshe game da hanyoyin sulhun aure da ka'idojin sa babu shakka idan da zamu dinga bin waɗannan ka'idojin ba wai kawai da mun ji fushi mai saki ba babu shakka koyaye ne waɗannan sake-saken za su yi karanci a ce sai ka bi ka'idar farko tukunna ka san aure zaman hakuri ne zaman kyautatawa zaman a gani a kau da ido a ji a kiji a gani a ki gani idan an wuce wannan akai ga matakin wa'azi da nasiha da lallashi da nuni cikin nishadi in an wuce wannan akai ga matakin horo da akai magana kamar yadda aya ta bayyana sannan akai ga matakin kiran abokan sulhu ko iyaye ko waliyai ko makamantansu duk sai an wuce waɗannan sannan kuma ka jira ta yi tsarki to komai da fushinka ya kamata a ce kafin wannan lokutan ka huce sannan bayan an yi sakin aka ce ta zauna a gidanka ta yi idda kar ta tafi baka sani ba ko Allah zai haifar da wani abu bayan nan aka ce akwai kome ba wai saki ɗaya zai kashe auren ga baki ɗaya ba kaga Qur'ani da sunna sun bi matakai kala daban-daban wajen bayar da mafita iri daban-daban amma idan mutum ya tashi kawai sai ya ɗauki mataki na can ƙarshe sai ya ce ya saka kuma duka ya ba malamai matsala a yi ta saɓani da sauransu saboda wautar shi da jahilcin shi a ƙarshe ina so na yi mana tsokaci akan cewa babu shakka duk da aka halasta waɗannan nasoshin duka salaf su suka riga mu karanta su su suka yi aiki da su amma me yasa su babu tarihi game da yawan mutuwa aure a cikin su misali yanzu ka barai wasu sahabbai za a yi kididdige matayen da aka saki su kuma kowace kabbi za ka ga tabbas ta cancanci sakin tukunna haka na bayan su haka na bayan su har ya zama abin aibi ne idan aka ji wani a cikin su yana saki Sayyidina Ali radiyallahu anhu kamar yadda abin nan ya ruwaito a cikin tarihu Baghdad al-Imam Zahiri ma ya ambata a cikin surah Al-Amin Nubala haka Ibn Kathir a cikin Bidayatu wan Nihaya yana wa mutanen Kufa tankiya cewa su daina ba dan shi Hassan aure ce fa innahu rajulun mitlaq yana da yawan sakin aure su kuma sai su ce a'a ka ban mu bashi muna so mu hada zuriya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ash-shahid shine ma'ana har tankiya suke wa junansu akan kar a ba wanda aka san yana yin saki muku da la'asar idan kai saki in kana so da isha ma za ya dora maka wuta kuma gane jama'a to da haka gaskiya saboda Allah wannan abin da nake bayarwa na shawara a ƙarshe shine wannan warka mallam yaje ya daura mana ita in ya samu lokaci ya ƙara bayanai ya ƙara ya sako hujjojin nan da yace bai samu halin saka su ba da takhrijat na akramakallahu dan ta amfani ƴan uwa ya zama kuma wannan irin nasiha a yi ta a wurare mabambanta a cikin al'umma a yada dan mutane su ji la Allah baka san ya tasirin da za ta yi ba wani watakila a yanzu haka yana da niyyar ya auka wa irin wannan laifin ko irin wannan gangancin to amma baka san kalmar da zaka faɗi ɗaya ko biyu ta amfane shi ba da fatan Allah ya amfana dubu gaba daya assalamu alaikum warahmatullahi Allah ya saka alkhairi gaskiya jama'a za mu yi hakuri saboda akwai tambayoyi da yawa kwarai kuma ga wannan janaza da ke jiran mu waje sai da ganin za a yi hakuri tun da lokaci ya riga ya tafi kuma mutane da dama suna da wasu bukatu a yi hakuri wadan tambayoyin nan za a ga yadda za a abinan da shawarwari akwai wanda suka kawo shawarar ya kamata wannan markazi ya dinga hada muhadara ta mata irin wannan insha Allah za su duba su gani su masu hada wannan zama din ni ma na yi tunanin haka kafin zo wajen wannan zaman yau kuma sai ga wani ya rubuto so insha Allah ta'ala hakuri za a yi ba mu tashi ba don Allah ai hakuri yanzu mal za mu kira malam Bashir Lawal ya gabatar da jawabin godiya sannan sai a fita yi abin nan
akwai wasu wanda aka ce kira haka a kebe don Allah su kokari su mutunta wannan tattaunawa da za a yi bayan zaman nan da su su kokari don Allah su halarci wurin da za a zauna din. Assalamu alaikum. To an ce akwai suna da Malam Ismail zai gabatar, amma ga wasu nambobi ga wanda ke wazo wanda za a turo wannan muhadara da aka yi. Nambobin ga su kamar haka: 0806-21-69-629, sai kuma ta biyu 0814-364-6953. Zan sake maimaitawa, namba ta farko ita ce 0806-21-69-629, namba ta biyu 0814-364-6953, sai kuma Twitter da Facebook da Instagram, sai ka rubuta Twitter @MassTV4U, Facebook @MassTV4U, 4U, 4 ta kidaya ba F-O-R ba, 4, 1, 2, 3, 4. Sannan Instagram @MassTV4U, waɗannan su ne. Assalamu alaikum. YouTube, ba. Okay, YouTube channel MassTV shi kenan. Na'am, bismillah.
Assalamu alaikum. Akwai wani tattaunawa da ake so a yi da mutane kamar haka, da Allah ka taimaka mana ka ba mu gudunmawa don a haɗu a ma'ahad. Akwai tattaunawa mai mahimmanci kwarai da gaske. Waɗannan sunaye su ne: akwai Dr. Kabir Abubakar Asgar, Malami Nusabi Tahir, Sarkin Tudun Jukun Alhaji Jibrin Yakubu, Malam Usman Bala Bakori, Malam Rabi'u Sulaiman, Professor Kabir Wai Musa, Alhaji Abubakar Idris Yuguda, Alkali Malam Kashim, Malam Ibrahim Yahya, Alhaji Halliru Hali, Alhaji Salim Uriki, Malam Suraja Salisu, Alhaji Manu Nafada, Malam Iliya, Malam Umar Harun, sai Malam mai muhadara da Malam mai ta'aliki, sannan Alhaji Salisu mai magi. Don girma Allah ku taimaka mana, akwai muhimmiyar tattaunawa da ake so a yi da ku, kuma muna roƙon ƴan uwa don Allah wanda bai ji an ambace shi ba, to ya haƙuri, tattaunawar ba ta shafe shi ba, ba don bai da gudunmawar da zai bada ba, a'a saboda yanayin tsarin da aka tsara. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Za a haɗu ne a nan makarantar Ma'ahad, ana gama jana'izan nan. Assalamu alaikum. Sannan nambar da aka bada, duk mai son muhadarar da aka yi yanzu, nambar ƙarshe da ke kan banan nan tana ɗaya daga cikin wadda aka karanta. Mai son muhadarar nan sai ya text ta WhatsApp cewa da Allah yana son muhadarar, za a tura masa sai ya downloading. Sannan duk mai son karatuttukan da malam ya gabatar baya da makamantan haka, wannan namba din ta ƙarshe ga ta nan a bana, sai ya text ta WhatsApp cewa da Allah yana son karatuttukan malam, sai a tura masa. Sannan kuma akwai karatuttukan da aka dora akan memory card, akwai littafai za su kai 20 da aka gama karanta su. Duk mai so ya tuntubi wannan number dai, za a gaya mishi nawa yake bukata ya bada don ya mallaki wannan memory din. Allah madaukakin sarki ya mana agaji ya taimake mu. Assalamu alaikum.
A yanzu kuma za mu gaito shi a Malam Bashir Lawal, wanda ke da wannan markazi, don ya gabatar da jawabin godiya ga al'umma da kuma malaman da suka gabatar da wannan muhadara. Assalamu alaikum.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. نفرقوا لألا منا بعد حقورين يين كوص أبو بواد أكي سبودا نفرقوا ديب مفارة دوربا أن ننقو تلوك سندي كما تأفارة سننقو باين حتى lokutan da aka dan takaita da na muhadarar da na ta'alikin, kusan da an guta su, to shi yasa sai aka yanke tambayoyin. الإمام الزهري رحمة الله عليه ناشوا ما طال المجلس إلا كان للشيطان فيه نصيب صدق مجلس يس أو تشيطان يقن شقوا نزبن سيا حيفد دعموا daga ciki zaka ga mutane su kan tashi su ta tafiya ba a ce su tafi ba wannan yana cikin nasibu shaytan din ai sannan na biyu da yasa aka yanke kamar yadda aka faɗa mana akwai dattijo cikin dattawan masallacin nan da Allah madaukakin sarki ya masa rasuwa kuma an riga an sanar a masallatai cewa ga lokacin da za a yi masa sallar janaza kuma anan za a yi shi yasa ake bukata kowa ya tsaya inda yake insha Allah ta'ala gawa tana nan ina jin an taho da ita da zara an gama wannan muhadara za a yi masa jana'iza Allah ya gafarta masa abu na gaba shine muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine ba mu iko aka gabatar da wannan muhadara a wannan lokaci kamar yadda aka saba alishafin wannan muhadara ita ce ta 17 a jerinta da aka fara gabatar da ita muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ci gaba da mana jagoranci godiya ta tabbata a gare shi wacce ba ta da iyaka sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man la yashkuru nasa la yashkuru Allah duk mutumin da baya gode ma jama'a idan sun masa wani abu na alkhairi to tabbas baya gode ma Allah madaukakin sarki saboda haka ya cancanta mai jinjina mai godiya ga mutane a game da wannan hadin kai da suke badawa su zo su sawo wannan alkhairi ka halarci majalisin ilimi ka sawara to alkhairin na komawa zuwa gare ka kuma yana komawa wajen wanda ya gabata Malam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi a cikin littafinsa al-fawaid yana fadi yana cewa babu mutumin da yafi maka kyauta da baiwa fiye da mutumin da zai yadda ka bude kirjinsa ka zuba masa alkhair saboda ka mutumin da zaka gayyace shi ka ce masa Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salafu sun ce to babu mutumin da yafi maka kyauta a duniyar nan kamar shi saboda ka wannan kyauta ce muna godiya Allah madaukakin sarki ya saka maka kowa da alkhairi cikin wadanda ba zai yi wa a ce ba ambace su balo-balo ba a game da wannan gudunmuwa da suka bada akwai malam da ya gabatar da muhadara an kai masa a takaici lokaci a kure sabanin yadda aka saba badawa a ka'ida shirin akan yi ne tun watan rajab watan bakwai kenan wato azumi tsohon watanni biyu ake sanar da wanda zai muhadara a bashi mawdu'i a bashi lokaci a faɗa masa bukatun da ake da su to amma shi sai cikin azumi kuma ƙarshen ma azumin kamar yadda ya faɗa bi fahimci shi ne ma zai gabatar ba kuma ya yi rubutu sai ranar 25 ga wata kuma 25 ga watan ma ina jin kamar da yamma to kaga wannan ba karamin kutse bane aka masa amma duk da haka Allah madaukakin sarki ya taimake shi kuma ya zo ya gabatar da wannan muhadara a rubuce ba a rubuta ta ba cewa kamar yadda ya faɗi cewa yadda ya rubuta amma da za a rubuce abubuwan da malam ya faɗa to ina jin shafukan muhadarar Allah kadai san yawansu na san za ku yi dadani a wannan maganar da muka yi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara masa taqwa da kuma basira sannan alkali da ya mana taliki mun zo mun ji abubuwa waɗanda suka kasance ga sunan da suke afkuwa a cikin al'ummarmu kuma sai ya zama su suke ganin abin zahiri domin mai sulhu wani zubin sulhu zai yi sulhun ba ni na taɓa yin wani sulhu ina jin akwai ga mai anguwa na Alhaji Sale da shi muka yi wannan sulhun alkali ya yi ko ce masu ya kama mu dukkanmu to kage mai sulhu shi ba wani abu bane maganar shi ba ƙarfi take da shi ba kawai bai wuce matsayin mai bada fatawa ba in an yadda da maganarsa a yadda da ita ba yadda ba za a yi shi ko alkali mulzimi ne alqada'u mulzimun amma wal ifta'u mu'limun fatawa kawai badawa ake saboda ka alkali su suke ganin abin da suke ke faruwa wani yawo ran ne yake ban labari ya je kotu sakamakon wani abin da ya shafi kaninsa shi ma kuma mas'ala ce ta aure zai kai ni wani waje sai da aka yi wajen kusan sai da ya ƙara wajen awa uku ya ce ai gashi a kotu ne an tura shi kaza ya ce kafin sa akwai shari'u sun kai guda biyar ya ce ba wanda ba a nemi saki a ciki ba
kuma duk in ka kalla zaka ga ɗan ƙasa da shekara 30 ne. Me yasa iyayenmu wani zai zo ya baka labari yace yau shekarun shi 50 da yin aure, wani 55, wani 60, matar shi bata taba yin saki ba, bata taba yin yaji ba, shi kuma bai taba jijin ya sake ta ba. To mu ko me yasa wannan matsalar ta zo mana fitina a yau abi yawa? To su ne waɗannan ababen luwa ne. Daga cikin abubuwan da nake son dan yi magana a kai a takaice, su tari mata sukan manta tambaya. Yanzu na san a Ramadan din nan, tun daga 1 ga watan Ramadan har zuwa ranar 25 ga wata, akwai daura da ake shirya ma mata. Yawan su in nace bai gaza yawan ku ba a nan yanzu maza, amma har da ake shiryawa ajujuwa 10 zuwa 13 ake cikawa, ba ra sai da akai har a waje daliban da suke cikin ajin an yi lissafin su sun kai 80 aji kwara daya. Sannan a bakin aji zaka zo ka tarar da dalibai sun yaba a bakin aji kamar kuda, su ma ba za su gaza kila adadin wancan da suke cikin ajin ba. A cikin darasin da ake karantar da su akwai al-mu'asharat jawdiyya, akwai zamantakewar aure. A cikin darasin da muke son mu gabatar a bakin insha Allah akwai fiqhu zinatil mar'ati fi islam, yaya ya kamata mace ta yi ado. Tambayoyin da suke mana ko da yaushe, shin maza ma ana musu yin wannan? Sai mu ba su, sai mu ce ko an kira su sautari a taske su, a taskance su, a tsare su kwanaki 25 din nan. To in kai rantsuwa ka ce ba za su zo ba, za ka yi kafara ba. A dai yi wannan ta sallah a yi a watsi, to shi kenan an gode. Daga nan kuma sai Allah ya sake kai mu wata irinta. Amma a ce a zauna aji da littafi, littafi ake karanta musu harfan bi harfin, kalimatan bi kalima, harafi da harafi, a ja baki, a yi bayani, a yi fassara. Kowane darasi alal aqalla ana bashi minti 40 a cikin kwanaki 25. Sannan kuma a shirya musu muhadarori wanda kuma suke da alaka da wannan. To amma mazan mu ina suke? So daga ita ta sani, kai baka sani ba, ta ci kwalliya, kai kuma kullun da jallabiya wanda kai sifirin a bayanta kake zama a gida, za ta ci kwalliya ce komai, wanda zubin ma ba kai kake siyan mata kayan kwalliyan ba, ita ta san yadda take ta sama. Kai ko kullun a gida in dai kana zaune, to sai dai a ganka da rigarka, lokacin da tela ya dinka maka rigar nan incin ta kila ya kai inci 55, amma yanzu ta dawo inci 20, duk tayi sufi, tayi sufurin, gayi nan kawai sufurin take. To kaga wannan ya za a yi a ce a zauna lafiya? So daga wannan dalilan suna da yawa. Na karanta wani abu ake faɗi, ake cewa a lissafin da ake yi a duniya, India su suka fi kowa saki. India su suka fi kowa saki a duniya. Su kuma dalilin su mace ke aure, mace ke bada sadaki. Ba zan manta ba, muna dalibai a jami'a, wani doctor ya taba gyara kalmar dauri da ake amfani da ita da dowa. Yace kuskure ne da mutane suke cewa dauri a matsayin sadaki. Yace dauri kalma ce ta asali ta Indiyanci. Sadakin da mace ke ba mijinta yace, amma sadakin da namiji zai ba mace na musulunci, to sai dai a kira shi dowa. To kaga wannan su sababin su a fili yake. Mace ce take aure, ranar da ta ji ba ta yi sai ta ce ta saki mijinta, shikenan kaga dole ai saki. Mu ko sai aka ce namiji zai, saboda cikakken hankali da yake da shi da nutsuwa, amma abin takeici ji ba abin da ke faruwa. To masu saki na biyu kuma su ne arewacin Najeriya. Arewacin Najeriya mu ne na biyu a duniya a wannan number. In ka karanta wannan takeici zai kama ka, kace da ma baka karanta ba. To yana da kyau mu kalli waɗannan maza suna da buƙatar sanin yadda ake zamantakewar aure. Kasashe sun kai mu matsayin da yanzu idan za a yi aure akan yi, sukan yi abin da suke ci mishi azzawajul jama'i. A yi aure sai a haɗa unguwa, sai ta haɗa, za a ɗaura aure a tilin jikunin nan, sai a ce za a ɗaura aure guda 50 a masallacin nan. To duk wanda zai yi auren nan da matan da mazan, sai an shirya musu daura. Alal aqalli ta wata ɗaya ana koyar da su, ke mace ya za ki zauna da mijinki, kai kuma namiji ya za ka zauna da matarka wata guda. To kaga dole abin ya karanci a cikinsu. Sannan irin su Masar suna da dokoki a yanzu, in ka sake ka saki matarka kana da gida kuma tana da ƴaƴa ko ɗa ɗaya ne, to sai dai ka fita ka bar mata gidan. A cikin muta'ad da ake badawa ta aure idan an yi saki, in an yi saki mutu'a ta saki da ake bada to gidanka ne kai sai ka tafi ka je ka kama haya in kuma zaka ƙara wata macen ne sai ka tafi ka je kai ka je ka kama haya suna da yin wannan dokokin to mu amma an sake mu kara zuba mu aikata abinda muka ga dama to duk al'ummar da take kara zuba ko ba inda za ta tafi Allah ya saka da alkhairi sannan muna godiya ga shugaban zama Lieutenant Colonel Sulaiman da ya shugabanci wannan zama sannan muna godiya ga sarkin tudun jikun Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi ko da yaushe yana tare da mu a duk wannan muhadarar da kuma duk abin da ya shafi al'umma Allah madaukakin sarki ya kara taimakon sa Allah ya tsare shi Allah ya kara masa karfin gwiwa sannan akwai mataimakin shugaban Izala na Zaria Malam Alhaji Yunusa Bitahir wanda ko da yaushe muna tare da shi kowane abu Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi da sauran yan uwa waɗanda ba sai na ambace su ba gabaki daya akwai limamin mu na wannan masallaci na kan jinjina yadda yake yi duk kiratutukan da muke yi a masallacin nan da shi muke yi gabaki daya sannan kuma duk muhadaran nan da za a yi yana riga kowa zuwa da ya gama ba da sallah zai zo ya samu wajen shi ya zauna Allah ya saka masa da alkhairi haka dukkan yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati da yan agaji ga su nan duk inda ka juya da masu social media da masu mass TV da makamantan su duka muna musu godiya Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi yan kasuwan mu da sauran mahalarta kowa Allah ya saka musu da alkhairi akwai uzuri na dan uwa ma Nura Zubair da kinji ya same ni har gida akwai sulhu da suke da shi a Dambo na wani abu da ya taso kuma shi zai shugabanci zaman sulhun saboda haka muna fadin uzurin sa ba haka nan bane bai zo ba wannan dalilin ne ya nuna min damuwa matuka wani abun da ya ce da ya ce inna yadda nace masa ya za yi ai haka ai ka tafi can saboda haka Allah ya saka da alkhairi sannan liman ma da baya nan ya tafi umra Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi an fadi dalilin da ya sa ba a ganshi ba sannan muna amfani da wannan dama mai ta'aziyya a game da wannan dattijo namu da muka rasa shi Allah madaukakin sarki ya gafarta masa kafin jikin shi ya nauyi duk karatutukan da muke a masallacin nan yana nan har wajen shi zan iya nunawa a nan yake zama bayan Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi ya sa bai iya fitowa haka kullun yake kawazucin karatu da zuwa masallaci har na taba bada shawara nace a sami keke da za a rika turo shi ina jin barista amma na so haka na taba faɗa maka ka ko nace don Allah a sami keke da za a rika turo shi duk sallah ya zo masallaci yayi saboda kawazuci da yake da shi da an kira sallah zai rika zabura ina cewa shi zai je masallaci Allah gafarta masa Allah ya sa wannan alkhairi na shi bi shi har kabarin sa Allah madaukakin sarki ya gafarta masa muna ta'aziyya sannan kuma kamar yadda aka ambata insha Allah yanzu za a masa sallah wanda ba su da alwala sai su je su yi alwala wanda kuma suke da alwala su zauna a inda suke Allah madaukakin sarki ya gafarta masa da dukkan sauran musulmai gabaki daya muna godiya Allah ya kai kowa gidansa lafiya mun gode wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh